السلام يا إنا ما جاء نوانا قريم يا البركة قريم بيو جهر برنو بركة من أصباهي بركة من كسن شوا أولنا جدا نا عليه مصطفى أو بكر الإمام وعليه مصطفى كلي kudi ne ko kudi kudi ni kudi nake da cewa wallahi amma dai banda a ce kudin nan yayi ai duka daidai ne ba saba ba a wannan gari na biyu mun hadu ne a wannan gida saboda munasaba guda biyu munasaba ta farko shine aurar da ƴar mu kuma dan mu mijinta wanda aka yi jiya a masallacin mai martaba sarki aka yi baciya aka raba goro aka yi addu'a kuma an yi wa'azuzzuka da yawa cikin gari ana ma kan yi ba a gama ba ina addu'a tare da ku Allah ya sa albarka a wannan aure Allah ya ba da lafiya zaman lafiya mahaifiyar wannan yarinya shekarun da suka gabata na zo nan tare da ita muka yi wannan zaman da sauran abubuwa Allah ya gafarta mata Allah ya mata afuwa na hada da ita a Makka a don mata ƙarshe a Hajji ta zo ta gaishe ni a gindin harin shi ne ganin da na mata na ƙarshe Allah ya ji ɗanta Allah ya sa yadda ta gaje ta ta mafita shi kuma Ali Mustafa Allah ba shi haƙuri Allah ya canja masa da wacce ta kaita ko wacce ta fita ko wacce take daidaita. Abu na biyu shi ne a baya na dinnan za ku wani katafaren gini da tun shekaru ake ta mafarkin za a yi da ita wannan maligariya ita wannan tana cikin da suka ba ta shawara cikin abin da Allah ya ba wa Alayhi Mustafa ya ware wani abu ya taimaki marayun garin nan da kewaye gaba ɗaya. Shi ne gina gidan marayu da kuma makaranta da za a karanta da su addini maza Allah ya ce ana kafin ya ci mika a cikin aljanna da ni ne mai kulawa da maraya kamar haka muke a gidan aljanna annabi ya hada yatsunsa guda biyu muna fata Alayhi Mustafa wannan gudunmawa da ibara addinin musulunci Allah ya hada shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna saboda wannan hidima da wannan kokari da yayi na wannan gina katafaren guri don kulawa da wannan marayu shi ma Allah kula da nasa marayu Allah ya kula masa su ko kuma Allah ya ba ku ikon cin moriya da amfani da wannan gini duk ƴaƴan da suke marayu ne Allah ya ba su ikon fa'idantuwa da kuma amfanuwa da wannan guri. To yanzu ga mu mun haɗu da ku iyaye mata da kuma maza don saboda isar da wani saƙo ga jere da zai amfana da mu a addinin mu da kuma rayuwar mu. Barkan mu da asuba, barkan mu da sake kasancewa a wannan majalisi kuma a wannan gida mai albarka. Zan yi abun a gurguje saboda akwai yanayi na ruwan sama da damina, zan yi magana akan abubuwa ne gaba-gaba. Da farko dai ina so ne magana akan wato zabi da namiji ya kamata ya yi, wace irin mace ya kamata ya zaba in zai aure, haka ita ma mace wani irin miji za ta zaba. Zai mana amfani gaba ɗaya saboda duka muna shan wahala, maza suna shan wahala da ku, kuma kuna shan wahala da maza. To amma daga cikin kuskure-kurai da ake yi aure ake zamansa babu daɗi shine kuskure wajen zaɓen auren. Duk lokacin da iyaye ba su mai da hankali ba wajen zaɓawa ƴarsu mijin ƙwarai ba, haka duk lokacin da miji bai mai da hankali ba wajen zaɓen mata ta ƙwarai ba, to za su ɗanɗana kudarsu a rayuwa. Ƙaton gida wallahi ba shi ba ne, kyawun mace siffatar da kwalisarta da waye duk ba shi bane zuciyar da halin da dabi'a shine abin damuwa na sha fada ko mata ina tausayin ku kwarai idan kuka yi kuskure ba ku gyara halin ku ba kuka yi kuskure ba ku gyara dabi'un ku ba to zaki sha wahala in kika kuskure kika shiga gidan miji ba asiti ba kika je ba hali mai kyau kuma shi ma ba hali mai kyau to zulumatin ne babu afok about ila akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al illahu lahu nuran kama lahu min nur na farko dai wato a kula da addini za mu ta gaya muku ko da ba kwa so ko kuna so ko ba kwa so lalle ne duk wanda zai aure tsakanin ma'auratan nan guda biyu kula da addini shine at-tadayyun manzo Allah ya faɗa hadisi sahihi ingantacce Bukhari da Muslim hadisi Abi Huraira fasfar bidati dini tariba tadak duk wanda zai aure yi kokari ya ribata da wacce take mai addini ku yi hakuri idan kina so ki kasuwa ki daraja ki yi addinin da gaske ba addini da ƙarya ba ko kin saka niqabi ko kin saka hijabi ko kin lullube jikinki amma in zuciyarki ba ta da kyau to za a sha wahala da ke ba iya hijabi bane ba iya lullube jiki bane ba kawai addini ba zaman yau da gobe din mutunta miji kimanta shi darashta shi kula da iyayensa kula da zuri'arsa kula da rayuwarsa rashin saka ido akan abin da bai shafe ka ba wannan din yana da muhimmanci a rayuwar aure wanda da yawan ku mata ba ku kiyayewa ba ku lura da irin wannan abuwa haka shi ma namiji in zai zaɓi mace yayi kokari ya dauki mai addini wacce zai ji daɗin rayuwa da ita lalle ke ma ki zaɓi mai addini in kika aure dan duniya wanda ba Allah a cikin sha'aninsa ba shari'a a cikin sha'aninsa to zai ta juya ki ne kamar yadda dan kwallo yake dukan kwallo duk inda ya ga dama ya ke ta saboda babu wata doka da za ta sarrafa shi to shine sirrin auren mai addini kuma idan an ce mai addini ba ku sai ana nufin wai malami ba ake nufi ku gane dan an ce mai addini ba ana nufin wai malami ba a'a akwai wanda ba malami ba amma yana da addini akwai wanda kuma malami ne amma kuma ɗabi'arsa bai da kyau bai cancanta a bashi ma'auren ba akwai dai ilimin amma ba aiki da ilimin me zan yi bayani akan yaya ake gane mai addini tsakanin maza da mata dan ki huta kuma yake zabe mai kyau sannan kuma ana so wato a zabi abokin zaman aure wanda za a ji dadin zaman lalle Allah yana so a ji dadi in an yi aure eh a dabi'a abinda aka sani ma shi dama yawanci aure ai ana dan jin dadi da shi ana dan ainihin wato ka samu kwanciyar hankali amma idan an ci sa'a amma idan an ci sa'a idan ba a ci sa'a ba aka dauki san zuciya ra'ayi aka je aka yi wannan aure ko dan nufin wani abu na duniya ko dan nufin sha'awa to za a sha wahala tibul ma'shar manzo Allah ce tazawwajul wadud al wadud idan za ku yi aure ku aure matan da kuke son su suke son ku kuma masu haihuwa hadisin Imam Abu Dawud lalle soyayya tana da muhimmanci to matsalar soyayya yau ana da wahalar gane ta wata za ta soka ba gan Allah ba to ba za a ji ko ina ba wata za ta yi burin ta aure ka ne saboda wata manufa haka shi ma namijin akwai wanda yake son mace ba wai son ta saboda Allah ba san sifarta soyayya ce ta sifarta duk wanda ya soke saboda kamar ki fara ce ki doguwa ce ki gajera ce ki mai kiba siririya mai sifar mata mai kaza duk dai irin kaunar da ya nuna miki ta gangan jiki to wannan abun yana iya kaucewa ya aure ki dan fari wataƙila kina fara haihuwa sai ki fara kodewa ya aure ki dan kyan fuskar ki da kin fara shayarwa ɗaya biyu dan ya tsotse dan alherin da ake gani na fuskar ki budurcin ya tafi babu wata mace da za ta yi aure budurcin ta bai tafi ba babu ita to dan in ya aure ki saboda budurcin to ran da budurcin ya kare ba ya za a yi sai ya jefar da ke ku to abin da yake faruwa kenan ta ce ni wallahi tallahi ban taba sanin baban ummi zai min kaza ba ban taba sanin baban ummi zai min kaza ba ya nuna min kauna ya nuna min ba yadda wanda ta fi amma yau gashi yake wulakanta ni shi yake tozarta ne. To daman soyayyar an yi ne saboda wata sifa da ta gani cikin shi. Da haka da ta kauce shikenan kamar mangoro ne mutum ya ganshi a bakin titi. Yayi sha'awar wannan mangoron. Yaje ya saye shi. Yana so ya ba jefa da kwallon zai ba. Duk wanda ya sai kankana yaga kyanta ta baya da ya tsotse dan cikin kankanan da ruwan kankanan da dan alherin dake ciki ba sai ya jefar mai barwa tumaki su rinka ci. Wallahi yau akwai mazan da suke wa mata haka. Ki daina ruduwa da kyaunki, ki daina ruduwa da wani kyan jikinki ko wata sifarki ko wani kwalliyarki ko wani adanki. Za su iya aurenki dan wannan abun kuma da abun ya kare kuma su ne su jefar da ke. Ku hada aurenku akan sau na Allah da Annabi. Al-wadud al-walud. Sannan kuma ta zama mai haihuwa. Kenan yana cikin sharri idan mutum zai aure, yana cikin shari'a idan mutum zai aure to ki nemi miji mai haihuwa. Ya ake ganewa? Watakila yarsa ta yi aure ita ma ta haihu. Ya ake ganewa? Yayansa ya aure shi ma yana haihuwa. Ya ake ganewa? Kaninsa ya aure shi ma yana haihuwa. Dan ki rinka bincikawa a gidan ana haihuwa saboda yana daga cikin manufofin aure samun haifayya. Haka ita ma mace idan namiji zai aure ta to yana da kyau ya duba al-walud wacce take tana haihuwa. To ya za a gane tana haihuwa tana budurwa ko watakila bazawara ce ba ta taba haihuwa ba. Ana duba kawayenta, ana duba yan uwanta, ana duba danginta, ana duba zuri'ar su masu haihuwa ne ko ba masu haihuwa ba. Sai dai kuma yau wannan kabiya ta haihuwa ba duka mata ne suke so ba, ba kuma duka maza ne suke so ba. Wani ya fi son mara haihuwa kawai shi ya gaji da yaya. Wata kuma ba ta so ma yanzu ta fara haihuwa kawai dai ina tana so ita more rayuwar auren ne kawai. To wannan kuma dai ra'ayi ne na mutum, amma dai zaɓin da manzon Allah ya bayar a zaɓi sallallahu alaihi wasallama wato masu haihuwa. Manzon Allah ya faɗi ɗibul ma'ashar ɗin nan yace khairu nisa'in rakibna al-ibla salihu nisa'i quraish. Mafi alheri daga cikin mata da suka haura ƙumi suka yi tafiya yana kan matan Larabawa da suke rayuwa a nan lokacin. Yace to su ne matan Qurayshawa. Yace ahnahu ala waladin fi sigarihi. Mace mai kula da tausayi da haniniya da kulawa da ɗa lokacin yana yaro. Ba mace mai hantarar yaro ba, ba mace mai dukan yaro ba, ba mace mai zagin yaro ba, ba mace mai wulakanta shi ba. Ma'ana ana son mace mai tausayi. Bincike ya tabbatar yau da gobe ku mata Allah ya yi zukatanku akwai tausayi. Yasa ko makarantu na primary da nursery sai ku ga an fi ɗaukan malamai mata saboda sun fi haƙuri da yaro. Ya miki fitsari kin yi haƙuri, ya yi kuka kin yi haƙuri. Namiji shi kuma duka zai. Namiji kuma watakila mutunci zai ci. Mu namiji watakila zai ce zo ki ɗauki ɗanki, za ka ci da shi. To ba kowane namiji ne yake da hanana akan ɗa ba. To lallai in miji zai yi aure musamman idan yana da wasu ƴaƴan zai yi aure to yayi kokari ya zaɓi macen da take da hanana, take da tausayi, take da ƙauna ga ƴaƴa. Wata ballagazajiya ne, ƴaƴanta ma ba ta kula da su ba da ƴaƴan wata. Musamman yanzu zamanin nan da ya lalace, watakila an yi aure, aure ya mutu, wata ta tafi ta kashe aurenta ta bar ƴaƴa. Idan ka auro wata yarinya sai a ce mata to saura ki je kina bautar ƴaƴan wata katuwa. Abinda ake gaya muku kenan. Saura ki je kina bautan ƴaƴan wata katuwa. Wai abokiyar zaman ki da ta bar gidan ita ce wata katuwa. Watakila katuwar kuma ma ta mutu tana cikin kabari. Ni ba zuwa ne yanayi bautan ƴaƴan wasu ba. Ni ma zuwa ne yanayi tarbiyyancin. A'a, to da ba a kula da ke ba ke. Ke ma ƴaƴar wasu ne to a kya zo ki kai wannan matsayi. Ya mata, ku ji tsoron Allah ku gyara. Akwai matan da ba su da tausayi akan marayu. Akwai matan da suna hana ma miji ya ɗauko maraya ya ace. Da yawa mazajen ku wasu suna so su ɗau maraya. Su kula da shi su taimaka masa, amma mugun halinku, ƙetarku da muguntar wasu daga cikinku, wallahi sai mutum ya haƙura. Yanzu ku duba Annabi cewa ya faɗa, ni da ne ɗaukar nauyin maraya muna haka a gidan aljanna. Da yatsata da yatsar manzon Allah ta manuniya da ta tsakiya, duk ya nuna sai ya ce gashi muna tare da su. Amma yau matarka sai ta hana ka ɗaukar maraya, matarka sai ta hana ka kulawa da maraya, bayan kun yi su da halitta ba da kyau, ɗabi'arta ba da kyau. Bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'ahu ala zawjin fi zati yadihi. Mace ce mai kula da miji, tana kula da miji, tana kula da abin da miji yake da shi, duk abin da miji ya mallaka ba ta wasa da shi. hada da dukiya, hada da gida, da hada da yaya, hada da abin da ya shafi rayuwa, hada da abin da ya shafi mutuncinta. Ba ta zuwa tana ba da kanta, ta wulakanta kanta. Ga ta tana da aure amma tana abin tozarci. Ba irin wannan matar ba ita ake aura ba. Kuma ba irin wannan ƴan matan ba su ake aura ba. Ana so mata masu kula da haƙƙin aure. Mata masu kula da dokar Allah. Shi dokar aure ba mijinki zaki kula da shi ba. Ba shi kike duba ba in kin bi dokar aure. Dan wasu matan gani suke yi. Wai in sun bi dokar aure kamar sun bi baban ummi ne. Sun bi baban Maryam, sun bi baban Sule, sun bi baban kaza. A'a. Aljanna kike iya nema. Iya kyauta ta warki, iya samun rahamarki. Amma wannan dokar auren yau ana binta. Mata sun lalace wasu daga cikin su sai wanda Allah ya zaba. Ga ɗan misalai kaɗan da nake so na buga. Ana kuka da ku mata, ku yi haƙuri na gaya muku gaskiya. Kun ga wayoyin nan da kuke riƙewa ya hana ku ku tsaya ku kula da mazajenku. Kowace mace yau sai wanda Allah ya zaba, danna dannan waya kawai. Miji yana magana kina danna waya saboda kin raina shi. Kin ki kiwo ƴaƴanki abinci saboda tsabar kalle-kallen waya. Ga shiga inda bai kamata ba. Matar aure tana hira da wasu. Matar aure tana sa hotonta a DP. Matar aure kin shiga uku. Kina ɗaukan hotonki ki kwalliya da ado da mijinki da aka ɗaura muku aure akan sunna. Kina ɗaukan hoto kina nuna wai kyanki. Daman kina da wani kyau a duniya bayan kyan da mijinki zai ganki da shi. Ai an gama maganar kyau kuma ai kyau mijinki zaki nuna wa kyau. Fitinar ku ta yi yawa. Matar aure da rawa a TikTok. Matar aure da bayyana tsirinci. A ɗauki hotonta, a ɗauki gabanta, a ɗauki ƙirjinta, a ɗauki bayanta. Ba mamaki ranar Asabar da Ladi kuma ka ganta a makarantar Islamiyya. Karatun daban, mu'amala kuma daban. Don Allah ku gyara. Wannan yasa ƴaƴanku suke koyi da ku. Za ka ga yarinya kai sha'awarta ka auro ta. Wallahi idan ta zo sai ga ashe uwarta take bi. Hankalinku baya kan mazajenku wasu daga cikinku. Wani abin daban kuke. To wannan illa ce. Ga yawo. Kun ji ku zauna a gida. Qur'ani yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu. Inna ma yuridu Allah liyuzhiba 'ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabir. Wannan mata annabi Allah yake jawo kunne fa. Wa karna fi buyutikunna. Waye ba ta so ta zama tare da Nana Aisha aljanna? Waye ba ta so ta zama tare da Nana Khadija aljanna? Waye ba ta so ta zama tare da Hafsa, tare da Zainab, tare da wata ba ta so? Ku zauna a gidajenku inda aka san mace tana gida. Ku yi hakuri ku bar mu maza, mu ne wahalallu. Mu ta fita gona, mu je kasuwa, mu je siyasa, mu je sana'a, mu je mu nemo. Ku zauna a gida ku yi hidimar ƴaƴa. Ku zauna a gida ku kula da miji. Ku zauna a gida ku yi tarbiya. A nan aljanna ku take, a wannan gidan naki, a wannan ɗakin naki, a nan aljanna ki take yajiya. Amma yau ba ku yadda ba. Abin da ya fi komai ciwo bayin ciki. Wai ka ga wai yau mata suna bin ƴan siyasa. Ina wa garla fi buyutikunna. Dan siyasa wani ya zo daga Abuja. Dan siyasa wani ya zo ina rabar sadaka. Dan siyasa ko dake ba sadaka ba ina rabar dan abun alherin da ake faɗa. Dan ba sadaka ba ne. In sadaka ne ai kaga sai kawo tara miski ne da mu. Amma yana neman ƙuri'a ne. To abun ciwon shi ne. Yanzu hajiya daidai ne da auren ki je kina billahi in siyasa kina karɓar taimako. Don Allah. Wannan wani irin abun kunya ne. Haka dai ake a wasu wuraren. Ina fatan Allah bai jarabe ku da wannan masifar a biyu ba. Ahaba. Inna lillahi wa a'udhu billahi min shayyatin rajim. Ai anan ma ana yi? To ni na ɗauka a Kano ne kawai. Inna lillahi. Amma dai banda wannan matan da suke gabana. Allah ya kiyaye. Dan Allah duk wacce take da ƴar uwa. Duk wacce take da ƴar uwa tana da wannan ɗabi'a sai mata da siya ba kima ki bane. Yanzu zai zo ya dace a rayuwa ana ba da labari a ce an zo neman ƴarki a ce ai wannan uwarta ƴar bin ƴan siyasa ne. Me ya kai ki? Ki bar maza ki bar samarin titi. Ke kam Allah ya mutunta ki wa ƙarna. Ku tabbata ku zauna fi buyuti kunna ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى كدينا تبرج كتابا اكن قاعده با فتا ده بين تريشي تو ابن تشيو har ka tanga ko mai mata aure zaka tana tsallaka tanga yan mata tsallaka tanga ana neman taimako matan aure tsallaka tanga wata kan jarbabbiya da goyenta ma za ta hore dare bi tana bada nono tana billahi kai a wasu guraren wallahi har kwana suke a layi kwana ina mai gidanki yana can susu shi ma da shi ya zuba ido ya kyale ki kina neman abin da bai wuce kaza ba wata kila ki gama yi a baki taliya kwaya biyu ko a jefa muku 200 ku 300 ku je ku yi ta fama ku yayyaga kudin ma kafin ku karbe su wulakanci 10 da 100 maza su kanku ku yi ta yawo ku yi ta tarayya da ƴan daba ku yi ta tarayya da ƴan jagaliyar siyasa da ƴan shaye-shaye wallahi ba daidai bane kuma ina kira ga malamai masu da'awa don Allah ku fadakar da mata muhimmancin wakar nafi buluti kullu ku daina wulakanta kanku ku daina tozarta kanku mace mai daraja ce daraja kima ne da ita lillibe ta ake rufe ta ake tsadar ki sai aka ce a rufe ki duk abin da yake da kima da daraja lillibe shi ake amma yanzu ke arharki arharki ta kai har a saki a layin NCC layin NCC suna kina da auren ki ko yarinya ma budurwa da ke neman shiga gidan miji me kai ki wannan wani irin talauci ne to duk wannan yana cikin karya dokar aure wata ko mijin yana so ko baya so sai ta fita to ba wannan ba shi ma bai isa ba yau neman maza wasu matan da auren suna neman maza wallahi akwai matan auren da suna soyayya da wasu da mijinta mayaudariya ma'ainciya kinci amanar Allah kinci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinci amanar gidan aure kuma Allah ba zai kyale ki ba kina tare da mijinki kina bugawa wani waya wai tana da bestie wai tana da lovely wai tana da boyfriend bestie best wanda ya fi mata kowa tana da aurenta wai in mijinta ya bata mata rai wai ta bugawa wani ta ji muryar sa in ta ji dadi sai ta ce yanzu ta samu nutsuwa wallahi akwai wanda take cewa idan mai gidanta ya bakanta mata rai sai ta kira wani yararashi ta ce kije ki challenge wallahi na muku rantsuwa ku wallahi akwai mai gidan da ya kama ki kace yake cewa ya kama matarsa tana alaka da wasu maza da wani ya kira shi a waya yace kai wance matar aure ce ni mijinta ne me yasa kike alaka da ita yace ai dama yace ai daman tana da miji na hakika sai ce ni ne miji tace yace shi ba wannan fukwarton shi yake faɗa yace ai wance tashi ta wahala yace in ba za ka kula da ita ba ka ba mu ita za mu kula da ita wulakancin da kake mata tozarta ta da kake abu kaza da kake mata ya ishe mu haka wannan fukwarton kuma yace duk inda za ka kai kai saboda kasar mu ta lalace ba adin shari'a kuma in ka je iya talaucin ka iya wulakantan ka a gurin da ya tsaro duk wanda yake da abun duniya ba abun da za a yi wai shine ya kira ni yake gaya mini nace baka neme shi da faskare ba ka zubar da shi tukunna ai sai kai kwanta ka nemo unguwar su inda yake ita kuma matar ka hada ta da kayan da sun mu karanta da akori kura ka ce ka ma hanya ki tafi na sallame ki yaya wani zai zo ya zage ka akan matar ka yana neman matar ka irin waɗannan abubuwa marasa dadi na neman mata mata su nemi maza dan ana cewa maza suna neman mata to yau akwai matan da suke neman maza ba ma wannan kadai ba zinace na banza zinace a zo ai ta shuka maka ƴaƴan da ba daka ba a gidanka ka kai shi primary ashe dan wani ne ka kai shi secondary ashe dan wani ne kai masa ɗinkin sallah ashe dan wani ne ka kai shi jami'a ashe dan wani ne sai an gama kuma ka bashi umarni ya kiye bi ashe yana da ubansa ba kai ne uban ba ta je ta hada maniyinka da na wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun ga illar auren mace mara addini kenan duk wanda ya kuskure ya auren mace mara addini zai ga bagin ciki kuma zai ga cin amana kuma zai ga yaudara in mata za ku tsaya ku gyara mutuncin kanku ku yi addini Allah ya mutunta ku ku samu bazan kware ku yi idan ba za ku yi ba ba za mu daina ce muku ku yi addini ku kuma ba za mu daina cewa maza su zabu masu addini ba duk wacce take so ta yi tsada ta yi daraja ta yi kima wallahi ki rike mutuncin ki yau ko dan iskar duniya ma mai addini yake ne ba to wannan duk yana daga cikin karye dokar aure da malamai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace mai kula da mijinta ita ake so aura ga taurin kai da rashin biyayya da ladabi ku yi hakuri ku nake yi wa magana yanzu kar ku ce mini ai mazan ba ai suna kaza ku bari in na hadu da mazan su kuma sai ne gaya musu na sani akwai mazan da ba su da kinki marasa tsoron Allah marasa tausayi marasa jin kai amma yanzu tunda ku matan ne a gaba na buri na ku gyaru dan Allah ku zama masu da manzon Allah yana cewa khairun nisa sai ce mafi alheri a cikin mata mafi alheri a cikin mata ita ce matar da idza amarta ha fa aska kana ba ta umarni za ta yi maka da haka kike dudu yi kaza to na ji na gode mai gida kina ni binta bar kaza kina hanuwa in an ce ki kina yi wallahi da haka ne da maza sun samu kwanciyar hankali da furfura bata fara buge su suna da karanci shekaru ba wani babban matsalar sa a duniya ce ne matar sa da yawa yau maza ba su isa ba a gidansu bai isa yace ayi ayi ba ki hakuri na ga kina ta hararana ni ba da ke nake ba amma in kin tsargu wallahi da ke nake bai isa a gidansu yace ayi ayi ba to da kuma mata aure ce bai isa ya hana a hanu ba in yace kar a fita sai an fita in yace baya son abu kaza sai an yi in yace kaza ba bi kuma wasi a ce wai ana zaman aure sai da namijin zai ga sai ya zubar da mace wallahi akwai mata da kira tace rabanta da mai gidan shekara 20 nace hajiya ciwo ne kama ki tace mallam lafiya ta garas nace me ya faru shi ya gaura ce ni shekara 20 nace to yaya tace zaman yaya nake tace an ce mun auren ma babu nace a aure akwai tunda yana nan yana kawo ce fa ne ai malai yanzu ke kinyar dake da wannan kaskancin kauracewa maza kauracewa wato mata kauracewa maza kauracewa mata suke wasu danke ta wasu kuma saboda mugun halin matar ku rinka zama masu biyayya manzo Allah ya ce in ka bata umarni za ta yi idan nazarta ilaiha asarratka ko sarratka in ka kalle ta sai ta faranta maka rai don Allah hajiya haka kike da mijinki ya ganki zai walkata ya ji dadi ya dariya koko hawan jinin sa ne yake karuwa koko sallaman ki yake da kin zo ki dan mata da Allah ba ni guri isha iska saboda halin ki ba yake kyau yaya mace za ta yi mijin ta rinka kallon ta ji dadi ba kwalliya kadai ba matsalar ku sai ku rinka damuwa da gyaran jiki amma ba ku damuwa da gyaran zuciya akwai humra akwai lalle akwai kwalisa akwai coge akwai hazannuwa kuke saya na ƙarya da sosan ƙarya a cikin kulin kasawa da menene wai dan aburge miji to amma kuma zuciya ki ba ni da kyau dan kin yi wannan kuma halin ki bai da kyau bara ki samu miji ba wallahi shi yasa matan waje suke fi ku samu miji ita ba auren amma za ta yi masa sama da abinda matar aure ya kamata ta yi masa ita fa ba auren ke kuma da auren tunda kina ga kin mallake shi kin shiga gida ba yanda za a yi da ke musamman in kin zama guzuma uwar yaya sai a ta azabtar da mai gida ku gyara halin ku ku yi hakuri da ni don Allah ku yi hakuri wallahi fada nake muku ni girma ina so ku gyaru ni dan na san in kun gyaru ma za su ji dadin ku ba ku kowa morewa mutum zai zo ya kashe biliyan guda a gida sai kaji ana cewa za ta bi gidan wance ba za ma faɗi sunan shi ba fa sai da a ce gidan wance gidan mazajen ku gidajen ku kin fi mai gidanki more gidan kina da falo kaza kina da daki kaza kina da kaza shi kun yazo iya tura kansa ne yake kwanciya duk gidan naki ne ke kike sarrafa shi amma halin ki bai da kyau ba kiya jin tsawa in an miki tsawa ga shegiyar gulma mutur tsoma dauki zance kai can ga kitififi gulma masifa ga yawan korafi duk abinda akai sai kin yi magana ke wace irin ce ke ba hakuri da ke za a aure ki ko babanki ba yayi hakuri da mamanki ba mamanki ba hakuri take da babanki ba tunda a gidanku kin ga baban ki yana yawa manki abin da baki so ke me yasa ba za ki hakuri ba tunda tsohuwar ki ta yi hakuri kuma gashi tausayi a wurin ku shine har yau ba ku san darajar auren ba ba ku san darajar auren ba ba ku san mutuncin auren ba ta yaya wasa da aure kuke wasu daga cikin ku billahi alazim ina miki rantsuwa da sunan Allah duk wacce Allah ya mata arziki ta samu ta rike miji ta shiga gidan aure kar ta kuskura ta bari ta fita daga gidan ba kwa so in fada amma zan fada yau aure tsada ne da shi yau mijin kware wahala samu ne da shi yau gidan aure na kwanciyar hankali sai an yi da gaske wallahi mata suna neman maza da za su samu kwanciyar hankali suna neman surrarsa in kyau kike ji akwai wacce tafi kike kyau tana titi ta kagara ruwa in matsayi ne in yar wance ne yar wane ne akwai wacce tafi kike matsayi tana nan a titi kai kwanta yi in ilimi ne an yi bokon an yi turancin an yi me ana kasa har ma hadda ta alqur'ani ustazan mu yan mata suna nan ga hadda ga qira'a ga hijabi ga niqabi ga tsoron Allah ga azumin litinin alhamis ga takawa amma ba me shi ko kuma Allah ya zo ya jarrabe ki duk wanda zai zo neman ki mutumin banza ne sai ya nemi ya lalata ki ku tambayi da yawa daga cikin mata za su ga mu mutum bini-bini da mutuncinsa zaki ga ya zo neman ki amma da ya samu dama nema yake ya lalata ki ya tsallaka ya gudu yanzu wannan bai ishe ku jarrabawa ba ku yi hakuri ku gyara manzo Allah ya ce ita ce matar da wato war'ahu ala zawjin kenan mai kulawa da mishi to in za ku yi aure ku maza ku nemi irin wannan mata haka kuma mata ku nemi irin wannan miji mai kulawa sannan amana lalle ne a cikin auratayya akwai amana idan ba amana to ya za a zauna lafiya duk auren da babu amana a ciki to wallahi zai je ko ina ba kuma ko ya je wahala ne dukan dukan duka ne kawai akwai abin tausayi ka auri macen da ba ta da amana akwai abin tausayi ki fada hannun mijin da bai da amana macen da ba ta da amana ba ta da dadin zama za ta maka illa za ta yi wa ƴaƴanka illa za ta yi wa kabilarka illa za ta yi wa zuri'arka illa kun ba za ku haɗu da ita a aljanna ba saboda kha'ina ce an yi mata marasa amana masu ha'inci sun auri annabawa amma suna da ha'inci daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut ki je ki tambaya tarihi wace ce matar Nuhu alaihi salam wace ce matar Lut alaihi salam da Allah ya zo bayani a cikin aya ku duba Allah ya ce daraballahu masalan lilladina kafaru misali ga kafirai abun mamaki sai ya ce matar Lut ya ce kuma matar me matar Nuhu Nuhu da Lut kanata tata abdaini min ibadina salihai فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين wannan mata guda biyu suna karkashin muta bayin musalihai a a ashe zai iya yiwa a samu mutumi kirki shi din na kware ne amma Allah ya jarabe shi da mata mai ha'inci dan Allah ce wai fa khanatahuma sai suka ha'inci mazajen yanzu hajiya kin yadda a saki cikin mata masu ha'inta aure binta kin yadda baki aure ba ki shiga cikin layin fa kana ta huma duzu kin fahimci haka to ki nutsu amma abun mamaki suna karkashin annabawa manya-manyan annabawa ba su samu alfarmar mijin ba falam yughniya anhuma min allahi shay'a Annabi Nuhu bai kare matarsa daga azabar Allah ba. Annabi Lutu bai kare matarsa daga azabar Allah ba. Allah ya ce wa qila dkhulan nar ma'a dakhili. Ku shiga wuta. Yau ga matar Annabi za ta shiga wuta. Ki ga hankali. Wallahi ki bi a hankali. Da haka addinin mijinki zaki mamaki. Ki ga mijinki aljanna an haɗa shi da matan hurul ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Ke kuma kina wuta Allah kiyaye saboda ha'inci zan yi bayani akan ha'incin aure
atatiki fakhana tahuma Allah yake basu wadatar da su da komai ba Allah yake ku shiga wuta kina jin Allah ya ce matar annabi ta shiga wuta ke sai a daga kafa wajen shigar da ke wuta ku zama masu amana menene kishiyar amana khiyana amana amana kishiyar amana khiyana ashe khiyanan zaujiyya ha'inci a cikin zamantakewar aure yakan iya jefa mace cikin jahannama ba ruwan Allah da babban gidanki fa ba ruwan Allah da motocin da kike hawa fa ba ruwan Allah da mazajin da majibin da kike aura fa me Allah ya damu da shi zuciya zuciya ai na yadda kuna cikin damuwa na yadda ana cutar da ku na yadda mata ana matsanta muku na yadda ana tauye muku haƙi dukan mu nan muna da yaya mata kuma muna jin bala'in da ake wa yaya mata a cikin gidajen aure amma yi kokari ki ku fitar da kanki ke karki zama haina Allah ya ce ki shiga wuta saboda haihuwa to yau daga cikin rashin amana da mata suke yi shine hatta wajibin auren ba sa kulawa da shi yanzu ke an aure ki dan me ya aure ki ki tambaya zuwa yi ya tirke ki kawai ki cin abinci kamar yadda ake tirke rago ko saniya ko bujimi tirka sai da ke zai a kasuwa in kin yi kiba yanka zai a ci amore a kin zo ne ki hidima me yasa na faɗi wannan ha'incin yau an samu wasu kungiyoyi daga Turai da kuma cikin kasashen mu sun sayi filaye a gidajen radio suna daukan mata masu zakin baki marasa tsoron Allah suna sawa shirin suna kala-kala su shirye-shirye kala-kala a kowace jiha akwai irin sunan da suke sawa mace ce za a zo ana bayani tana bayani akan yancin mata kin yi yau an wulakanta ki an tozarta ki ya ci amanar ki ya yi kaza ana hana mata su yi wa mazajensu abinci ana hana mata su yi wa mazajensu hidima ana hana matan zaman aure yau haka kawai za ki zo ki zauna kullum sai ya wanke shaddarsa ya saka agogo mai tsada ya hau mota mai tsada ya tafi ya barki a gida ke yar gadi ce wallahi wai wai yau mace wai mace wai ana program wai a gidan radio a ji wai musulmi mace take bude baki tana ga yaran uwanta mata wai ke yar gadi ne da za a barki a gida ki fita ke ma ki je ki harkokin ki bai yadda take ba ne auro ki to ina wa karna fi buyutikun karki yadda ke wadar kanki shiga cikin irin waɗannan kungiyoyi na mata in ya miki ki masa namiji ba dan goyo bane namiji baya sanin mutuncin ki sai kin keta shi sai wata tace ha bari mu maki labarin mata ai wata kawata ta burge ni kullun yazo yana mata kaza wata ran da ta same shi kin masa kaza ta masa kaza daga nan sai yazo yana mata ladabi da biyayya wai haka ake koya muku an hana ku zuwa islamiyya an hana ku karatu qur'ani an hana ku addace qur'ani an hana ku zuwa gurin da za ku yi tarbiyya amma ana sa muku shirye-shirye a gidajen radio kuma ba ku iya fashi sai ku ko a wayar ku sai ku saurara kina kitchen kina ciki ji kana yawa eh wallahi haka ne ta daura tana fadafa abinci a kitchen ta daura waya anan kan dan kunnan ta a wajen dan kunnan ta a wajen dan kwalin ta tana jin sharri wannan mata kashe muku aure za su yi wannan mata wakilan yahudawa ne waɗannan mata biyan su ake yi ana ba su kuɗi ne duk wacce ta bari aka ziga ta taiwa mijinta gatsali ko rashin hankali ta masare ne ya sallame ta in kin zo zawarci wannan matan ba za ta taimake ki ba ba su da shirin taimakon zawarawa duk shirye-shiryen su wallahi ba a magana taimakon zawarawa ba a magana aurar da ƴan mata ki bi mijinki ya za a zauna ba za ki yi hidima ba za ki yi mana ai ba dole bane kaza kaza dafa abinci ba dole bane sai zai samu wani malami irin gashi nan dai haka dan bakin titi sai a ce za a yi hira da wani malami kai ka dauka wani abin kirki ne yazo ya ta shirme bai ma fahimci kansa ba shi karan kansa na soshin da ya karanta bai gane su ba yana goyen bayan yahudawa mutumin banza shi ma kije karanta tarihin nana asma'u yar uwan nana aisha kun ga dai su ne yan gata ko matar Zubairu bin al-Awwam wallahi dokin mijinta Zubairu kashin doki inda ake daura doki ita take sharewa ta ɗebe kashin Nana Asma'u ita take fita daji ta je ta saro harawa wa dokin mijinta har annabi ya gamu da ita wata rana niki da uban kaya akan ta zata kawo dabbobin mijinta annabi yace zo ki hau abun hawa kunya ta hana ta zo ta to da ba a hidima da cutar mace da cuta ce annabi zai bari a cuciyar wannan na Aisha kuma kin san waye mijinta dan aljanna ne fa mijinta yana cikin sahabban da aka ce yan aljanna ne kafin ma su mutu Zubair bin al-Awwam Sa'd bin Sa'id wa ibn Auf wa Talhah wa Amir al-Fihri wa Zubair al-Mumaddah Zubair dan aljanna ne to yau ga matar dan aljanna tana hidima inda ha'inci ne kamar yadda wadannan mayaudara mata ba ha'inta yancin amana wakilan Yahudawa karnukan Turawa abinda suke muku suke zuga ku a gidanku da haka ne da dana Asma'u ba ce wannan ba to bai ta ba ga Nana Fatima Nana Fatima akwai wata ƙaya da take gadara da uba saboda Fatima kun san waye mijinta shi ma mijinta dan aljanna ne Ali bin Abi Talib kun san meye matsayin Fatima manzo Allah ce Fatima bad'atun minni wa ana bad'atun minha Fatima tsoka ne a jikina ni ma tsoka ne a jikinta Fatima wanda ya bata mata ya bata mini wanda ya faranta mata ya faranta mini inji Annabi Fatima tana cikin mata yan aljanna kuma shugabannin mata a gidan aljanna amma Fatima yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai da tazo hannunta wannan yayi kanta yayi me kanta hajiya kin san kanta in kika yi surfe ko kika yi niga ko kika yi kaza saboda hidima hannunki yana yin wata fata fata Kuhal. A wannan wani yare ne ke a baburanci. Okay, baburawa ne ko? To, Allah ya sa albarka. Idan na ji a wajen wa'azi ji ana ta yin abin ban gane ba. To, kuhal. Hannunki zai yi wannan kanta. Nana Fatima, Aliyu ya tausaya mata saboda hidima. Yace je ki wajen babanki idan an yi yaki an samu bayi. Ki je ki ce ce maka miki da baiwa da za ta ce miki ki ta je ba ta same shi ba ta bar sako wata ran ta same shi yace me ya kawo ki tace kaza aiki yayi yawa a gida nika yayi yawa daka yayi yawa surbe yayi yawa wannan fa number 1 din cin kenan Fatima ka ce maka mini sai Annabi yace kina so nuna miki abin da yafi wannan alheri tace eh dike da mijinki tace eh yace idan awaitu kuma ila awaitu ma ila firashi kuma idan kun zo za ku kwanta ke da mai gidanki ku rinka subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 34 khairun lakum min khadimi shi yafi muku alheri akan mai hidima da zan kawo miki a gida je ki cigaba da aiki ki bi mijinki samu gidan aljanna yaya mu da muke da waɗannan hadisai muke da waɗannan shari'a muke da waɗannan karantarwar za a zo ana ta muku shirye-shirye a gidajen radio ana kashe muku aure suna ce muku ku je ga bin malaman nan masu sanarin addini ku je ga bin ustazan nan to in baki bi ustazai baki ga bin malamai masu addini ba ki je ki bi yan tasha yan waka yan iskan gari karuwai mutanen banza a kira ta taro Lagos an kira su Abuja sun ji an kama musu hotel an hada su da maza da mata wata ran an gayyace su Ingila ko aljin America a koya musu ku nemirwa mata yanci wallahi fada suke da addini ba wannan ba daga ƙarshe har ta shushi yanzu ake budewa tasha ta kallo ayi da Hausa ayi da yaran ku ana kawo fimafimai da shirye-shirye tunda Allah ya garbe ku da kallo sai ai ta kawo muku fimafimai ana nuna muku ki nemi yancin ki kaza ha yau akwai addinin da ya kula da yancin ki irin addinin musulunci har kudin ki zo cewa akai a baki ki zauna a gida daga safiya 247 a kawo miki ki ciki sha askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna Allah ya ci kar a cutar da ku kada a kunta da mu wa in kunna ulati hamlin har mai ciki aka ce a kula da ita in an zo sake ki a kula da ki kar a miki sakin wulakanci as-salatu marratan fa in sakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan Quran yace a rike ki wato da hanya sananniya shari'a kyautata miki in za a sake ki da kyautatawa akwai wani baturan banza da yace a miki wannan wanda suke sa ku gadin karbuka suke gina shago su sa ku talla kina talla da kwalliye ki da adanki kina tsufa a cire ki ana talla da ke a gidan television saboda kanki da halittarki da kin tsufa sai a ce kin yi ritaya Allah ya ce a kyautata muku ko sakin mace ko mutum zai yi in mutum mai hali ne zai saki mace sai sake ta kuma ya hada ta da mota ya sake ta ya hada ta da babban gida ya sake ta ya ba ta jarin miliyan kaza babu addinin da yace ai wannan in ba addinin musulunci ba a kula da ke a baki abinci a baki abin sha manzala da kansa yake nemo wa matarsa abin da za su ci har bashi yace har annabi ya bar duniya da bashin kwano 30 a kansa wanda ya ciyar da iyalinsa a wurin ba yahudi ya karbi wannan jingina yi addinin musulunci baya kula da mata ya za a zo a rena mana hankali ku daina ruduwa ku daina yaudaruwa ta ku rike amanar aure wallahi addini bai cutar da ku ba wallahi musulunci shine gatanku duk matar da ta kuskura ta kibta bi shari'a ta bi zamani zaki zo ga sunan tsofaffin karuwar suna nan ai sun rasa yadda za su ka gama shan taba ta ki auruwa ka gama shedanci ta ki auruwa in fim din mai ma za ta shiga ka tsufa yanzu ba ta da abin da za a kalle ta sai a sallame ta duk abin da za su yi da ke wallahi za ki moriyar kallon ki ne kawai saboda yanzu kina ana kallon duk ba ga sunan ba ku ba su lokaci duk wannan matan da suke fitowa suna gatsali suna nuna shakiyanci ta fidda gashi tana wata shedaniyar yarinya tana nan tana zagin musulunci tana zagin shari'a amma wai mata suna ta binta su ne followers ɗinta miliyan kaza ba sa bin malaman addini a fejikan su amma suna bin wannan matar banza wai ita mai nema muku yanci ku tambaye ta ina mijinta tana cewa ta yi da na sani da ta aure ridda fa ta yi musuluncin fa ta bari tana can turawa suna ba ta kuɗi ba gidajiya dan kin ga tana magana da yarenki ta fito da gashi da kwalliya ta ƙara soso a kirjinta ta yi me ta nuna tana jin daɗi ta nuna muku cewa ku zaman auren da kuke zaman wahala ne wallahi wannan abun yana mana ciwo kwarai da gaske haka wajibi ne mu gaya muku kun ga kafafun watsa yaɗa labaran nan kun ga na kallon nan kun ga na saurara ba kowane shiri zaki ji a gidan rediyo ba ki rinka tambayan malamai sannan kuma ba kowane abu zaki rinka kallo ba kuma ba duk abin da aka turo miki a waya shine abu mai kyau ba fa akwai ma'aikatan su sun same ku irinku da masu rauni a cikin ku sun ba su su ci kuɗi su more su lalata muku rayuwa dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana akan muhimmancin wato samun kafa'a a cikin aure na farko mutum zai aure ya aure budurwa ko kuma idan ita ma yarinya zaka aura ta aure mara aure ba ta da laifi in ta ce sai mai aure sai mara aure za ta aura tana da zabi ma'ana tana da choice ina fatan kina fahimta kamar yadda namiji yana ga dama ya aure bazawara ko ya aure budurwa ko to ita ma mace tana da ra'ayin ta aure bazawari ko ta aure mara aure to amma abinda ake so a kula da addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din nan falfar bi zati dini karibar jida abu na karshe da zan tsaya saboda ga ƴan uwa malamai sun zo kan na cinye lokacin kuma na sa akwai tambayoyi insha Allah shine wasu wasiyoyi da zan yi muku ku iya ina mata kamar haka na farko mata ku yi karatu ku shiga makaranta ku yi ilimi duk matar da take so ta samu yanci a gidanta to ku yi ilimi ku yi ilimi kar ki yadda mijinki yana zagin ki yana cewa jahilar banza an daina wannan yayi sai dai in zai zage ki ce malamar banza in zai in mara kunya ne duk mutum mai ilimi ko yaya mai gidanta sai ya kimanta ta ilimin nan kuma ku yi na addini da na zamani kula karki tozartar da kanki karki zo ki rayuwar da ko message aka turo miki a waya ba za ki iya karantawa ba mai gidanki yayi tafiya bai da lafiya ya turo da sako ba za ki iya karantawa karki yi wannan ku yi ilimi me yasa nace ku yi ilimi nana Aisha mai ilimi ce kuma ilimin nana Aisha ba ilimin addinin musulunci ne kadai ba har ilimin zamani tana da shi tana da ilimin likitanci ta san tarihin larabawa Urwa ibn Zubair dan gidan Asma yace Aisha ya umma in an zo hadisi ki ta bayarwa in an zo tafsiri ki ta bayarwa idan an zo maganar harkar magunguna da cututtuka da maganin su sai ki ta bayarwa yace aka kika zama malama akan wannan harka ma shine medicine din ba tace sahabar zama gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da haddace magungunan da yake bayarwa nana Aisha har ta bar duniya ki dakin ta da gidanta akan zo ayi mata fatawa akan ciwo ta bada maganin ciwo wanda ta sani shikara waƙoƙin larabawa waƙoƙi na larabawa gwada ce a ciki ayyamul arabi gwada ce a ciki kai nana Aisha fa imamu zarkashi har littafi yayi al-ijaba sunan littafi fi iradi mastar rakatu Aisha ana sahaba ko ana sahaba ana sahaba ya kawo wasu fatawoyi manya-manyan sahabbai sun yi fatawa sai nana Aisha ce Allah ya ji dan wane ba haka bane daidai din shine kaza in ba ta karatu ba za ta iya gyara gaba ɗaya littafin gyaran raki ne da nana Aisha ta yi ta yi wa manyan sahabbai malamai ta yi musu gyara ke idan baki fahimta ba kin san gidan nana Aisha baya Annabi ya bar duniya jami'a ya zama me jami'a university gidan ilimi da daukan karatu kefa ke baki iya tuwo ba ke baki iya kwalliya ba ke baki iya qur'ani ba baki iya hadisi ba ko kuma ba dinkin kitabar zaki wahala kuma karki yadda kike bar yanki ta rayuwa kan jahilci ku tura yayanku makaranta alhamdulillah kuna da islamiyo a garin biyu kuna da makarantu ku sa su yi boko mai tsafta da ake kula da mutuncin yayan musulmi musulmi ku bude makarantun boko naku ku dauki malamai masu imani masu tsoron Allah masu ilimin boko su koyar da yayanku tarbiyya islamiyya kuma su yi musu boko sannan kuma daman karatun addini ba sai na miki magana ba abu na biyu don Allah ku daina kazanta a gida don Allah ku zama masu tsafta malamai sun yi magana suka ce duk duniya Allah ya halicci halitta duk wata halitta mai daraja tana son tsafta duk halittar da ba ta son tsafta to kasantacciya ne dama irin su ungulu mai cin kashi mai cin mushi alade mai cin mushi mai cin kaza khinzir Allah ya misanta khidra khinzir mummunan misali ne yanzu hajiya daidai ne ki rinka zama da tarin gashinki kina kusa da mijinki kuna hira kina kam kam kina dukan kanki wai kwarkwata ta dame ki nace ni yanzu ba a daina kwarkwata ba ai yanzu ai an manta da kwarkwata kam amma har yanzu akwai masu kwarkwata masu kudin cizo masu waye masu waye masu waye jefa ta zai ci ga 200 na in kike da na dawo baki kitso wallahi sai na ci mutunci ke kika dawo kanki gyara jikinki yi kwalliya shafa turare kula da jikinki kunshin nan yau kun kaura cewa kunshi kunshi ado ne ga mata kwalliya ne ga mata ko babu kudi in akai kunshin nan musamman na zamani aka danyi mai ado kitso namiji yana jin dadi in ya ga mace ta yi kitso ko ta gyara gashi ba ku ayi waya ta cinye muku lokaci ba tsafta a kitchen ba tsafta a toilet ba tsafta wai yanzu har rikici mata suke da mazan su akan miji ya zo na yanzu baki wanke mun toilet ina ba ko to wallahi tallahi in na dawo baki wanke baki dan Allah kai hakuri abuwa sun yawa toilet din mijin ta ba ta iya wanke ba da yawa yau akwai mazan da ba sa hada toilet ɗaya da matar su yace na hakuri karke da ki saki ga mun bandaki ga zaman kurin haka za ta je tana bin layi da ita da ƴaƴanta mijinta bai yadda ta shiga toilet din sa saboda ga zama ce ga sakaci da rashin kula da miji musamman wanda Allah ya musu arziki muna goyen baya a dauka muku masu aiki ba cewa ne kar a dauki masu aiki ba gida na ma akwai masu aiki wallahi dan muna tausayin mata muna jin kayin su amma mace ta sani yana da kyau ita ma ta motsa ko dan samun lafiyar jiki kada hawan jini ya kashe ki kizo ki kiba ki tumur kizo ki hada a gidan miji kullun kafa ta zama tana ciwo ki motsa amma yau lalacewa ku ta kai ga wai mace wai sai ta tura yar aiki tana yi wa mijin da shinfiɗa da mai gidan ta fa ya kwanta da daddare ya gama birgima ya bar gajeren wandansa ya bar singiletin sa ya bar safarsa ya bar kaza sai ki ji ana kiran mai aiki wance je ki gyara garin baban ummi kin yi asara wallahi baki da kunya kamata ya samu tumagiya a zane ki wallahi kin tona asirin mijinki yar aiki kana dauke da jeran wannan mai gida akan kadarsa kin tona wa kanki asiri wacin ku ba shi da kirki ne fa wai shekaran je wata tayyo mun fata ta take cewa wallahi tallahi malam ina cikin damuwa da bala'i da musiba nace me ya faru wallahi malam biji na gajeran wannan sa in ya cire shi wallahi ba na iya zama a daki ita fa so take ta zagi mijinta ce mun shi kazami ne ni kuma na malkatota nace to ke ina kina ina kika bari gajeran wannan sa har ya zama daddawar da in dan ajiye ta a daki ba za a iya zama ba nace ki ba ki dauke shi wai shi kada yake sa nace sai ki sayo gajeran wando guda biyar shida ko aljihunsa in bai sayo ba dauki ya halatta ki sayo mai gajeran wando na ki dube masa yana tashi da safi in yazo sai dai ga wani wanda aki tato a bakicin ba a tole su ya kudi ke da kanki ke barin mijin ke lalace na yadda kasamin mutum ne amma zaki iya mai da shi mai tsafta abincin wata baya ciwuwa kitchen din wata baya shiguwa toilet din wata baya shiguwa duka halin ku ne kuma yana daga cikin matsalolin ku shine kulla alaka da kawaye da miji bai yadda ba da bibiyar gidajen mutane da yawan yawo kar wata mace ta yi alaka da mijin da ai matar da mijinta bai aminta da ita ba dan wallahi akwai kawan da za ta kashe miki aure ku daina yi yazo a cikin a kissar magabata na kware ina jin ummu haram ne in ban manta ba ko wata ko makamanciyar ta da za ta aurar da yarta budurwa sai mata wasiya tace mata kinga idan aka kai ki gidan mijinki ranar da aka kai gidan mijinki kafin ku fara alaka ta sunna da shi tambaye shi wa kake so ne alaka da su a makota wa baka so ne alaka da shi kuma duk kawayen ki ga ya masa su wanci ya tattambaye halin su wanda iya da ki je gidan wani karki je gidan wanci wanci ba na san alaka da ki yanzu wata kawar ta ki mijinta mai neman mata ne kuma kina zuwa gidanta kuma ya hana kin je kina ta zagin mijin kin ce ai ya hana ki zuwa gurin yan uwanki yanzu wani kanin naki neman ki yake wani yayin naki neman ki yake to ya hana shi zuwa gidanku ko gidanki kin juya magana ku kula abubuwan ba su da dadi daga ƙarshe ina wasiya ga maza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wasiya cewa mu kula da mata mu taimaka wa mata saboda akwai maza a nan gurin kasu tashi suna murna suna jin dadi sai yau an ragargaje su annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwadaitar da mu taimakon mata da agaza musu kar a daki bacci kar ku daki mata ku duk da Qur'ani ya ce wadribuhunna malamai sun yi bayanin wani irin duka ne darban ghayr mubarraha duka ba mai karye kashi ba duka ba mai kumbura fata ba duka ba mai zubar da jini ba dukan kauna akwai duka na kauna ta maka laifi zaka fita ka kace ka dan dauki ya kai rigar ce wallahi kake saki zan zane ki da nan gurin da wannan rigar sai tayi dariya ci to zan gyara insha Allah banda daukan bulala ba uban da zai yadda a dauki tsumagiya a zane masa ya to kai ma kaka zane yar wani wata mata ta ce mun malam wallahi idan nayi wa mijina laifi wallahi a kafar gado na yake daure ni mun shege duka tace da naje gida nake ga babana da mama na sai suka ce muna da tambayoyi dudu ko wance akwai matsalar ci tace a akwai matsalar sha tace a akwai matsalar asibiti tace a akwai matsalar gudun zama tace a akwai matsalar kaza tace a me matsalar su ce yace duka uban ta yace uwa kinin ce tashi kukan dadi ya kawo ki yace je ki hakuri da dukan ki zaki mallaki gidan nan gaba wannan uban bai yi alƙalancin bare ba wannan uban bai kyauta ba kamata ya ka kira shi ka ce dan me yake dukan ya da ko me ta maka ke dukan ta kai yanzu baban ka zai dake ka kai yanzu zaka auren da yarka budurwa aje a dake ka to maza ku daina duka akwai masu mari wani ya zabge ta da mari sai da fuskar ta kumbura wallahi akwai matar da aka kawo miki sun ta mijin kariya ta yi bal ya kariya ta kun ji na muku ranzuwa ku wallahi na san mutumin da aka yi wannan kuma na san wanda aka wannan kuma abun mamaki matan malam Bahaushe da iyaye sai aka ce to sai hakuri kamar auren ne sai dai hakuri ya hakuri ki koma ta koma tana dingishi da dan gidajen ta ya kariya ta ku daina duka manzo Allah yake cewa yanzu dayan ku zai zo da kimace kuma yanzu ne mai shi da daddare duk in ta maka abun duka ko abun fana yi mata da shi an mata gyara wa sallame ta tace zai ki gida sai na zo shikenan wannan ya fi duka zafi a wajen su ta je ta shako ko tare da kanne ta je ta bi layin ban daki a dawo a ganta a gida a ga abinci ya fara yin kasa kasa saboda wance ta taho da yayanta to lokacin za a ce kin jawo mana bala'i abu na karshe kuma ku yi hakuri aure sai da hakuri shine abin da za ku fi shi aure sai an yi hakuri duk yar koke yar waye da yar malami da yar mai kudi da yar attajiri da yar dan siyasa da yar gata wallahi idan baki shiga makarantar hakuri ba ka take aure to zaki fito kun ga mazan nan na zamani sai hakuri a ni ba da kai nake babalista kai tsiyar ka saurin karbuwa kun kuma so kake yi a tabo ɗaya bangaren to ni ba da kai nake kai dan gata ne kai ba ka da matsala akwai masu matsala kan kusa da kai sai dai Allah ya kiyaye amma yau dai zamu daga gaba insha Allah ta'ala ku yi hakuri da yunwa ko talauci ko rashi kar ki rinka kwatanta mijinki da mijin wance dan federal gamu wannan dan primary ne yake koyarwa ki yi hakuri da gidan da aka baki ki yi hakuri wacce tana da dogon bene da faluka aljanu ne ma ke kwana a cikin dakunan ki kuma Allah ya jarabe ki da ke da kishiyarki kuna kishiya da dan falo ba komai aljanna yake ne a gidanku da watakila kina cin mai kyau da safe da rana da daddare kin aure miji mai karamin karfi ki hakuri soyayyar ake so da addinin ake so watakila arzikin yana karkashin kafarki in ya dade da ke cikin ƴaƴan da za ku haifa sai Allah ya tausaya muku ya muku arziki da yawa akwai ƴaƴan matan da sun ji dadi sama da dadin da suke ji a gidan ubansu kuma ku iyayen za ku aurar da ƴaƴanku ku dinga musu nasiha ku ce wance ba za ki samu irin abincin da muke samu a nan gidan ba wance ba za ki samu irin katifar da ke samu a nan gidan ba wance ba za ki samu irin kulawar da ke samu a nan ba ki je ki hakuri da mijinki ni ma hakuri ne da tsohuwarki ko tsohuwar ita ma ta ce hakuri ne da babanki wannan gelgelin duniyar ba tabbas bane yana iya kaucewa kai hakuri da maza masu fada kai hakuri da maza masu sha'ani mar dadi kai hakuri da maza marasa tausayi da wata dabi'a yau da maza suke da shi na neman mata neman mata wannan kuma wani topic ne mai zaman kansa maza na aure suna neman mata ana ta kama su a wayoyin su suna chatting da matan banza suna nan bila adadin kuyi hakuri kuma kuyi hakuri da abu wanda na gaggaya muku ina fatan Allah ya mana afuwa Allah ya yar halin mu Allah ya sa mu cika da imani muna addu'a wannan aure da aka yi a wannan gida na Ali Mustafa Abubakar Imam Allah ubangiji ya sa musu albarka da yarinyar da mijinta da uban iyayen yarinyar nan uwarsu da tarar su Allah ya jikanta mu ma Allah ya jikan mu Allah ya dada hada mu cikin alkhairi wannan ya wannan ya wannan ya Allah sa ta gaji ubanta wajen kyautatawa wajen hakuri wajen bin addini babanki dan gugurmaya duk kasan nan kowa ya san babanki an yi gugurmaya addini a garin nan da babanki aka babanki bai da malamai sai na sunna duk wani abu da ya faru a nan garin sai kun ga malamai sunna su da kai wannan wani green light ne ga mijin da ya auri yarinyar nan san cewa ya auri yarinya yar addini shi ma dan mu ne dan uwan mu ne kuma muna masa fitan alkhairi wannan makaranta da za a bude gobe Allah ubangiji ya sa a bude a sa'a Allah ya sa jikokin wannan ya da aka yi auren tajiya su za su ci gaba da kulawa da wannan makaranta bayan Allah ya sa ya kwanta Allah ya sa a cikin ƴaƴansa su gaje shi wajen kulawa da addini da kulawa da musulunci Allah sa Alhaji Mustafa ya gina university a garin nan ta addini da musulunci da zama masa sadaka jariya muna muku fatan alkhairi muna muku addu'a wannan ni dishin fada nayi akwai malamai da sunan wajen uwa Barisa Ishaq wajen uwa Malam Yahaya Mota da dan uwa Malam Lawa shi da abokin bugawan kuɗi Allah ubangiji ba da nasara da sauran malamai a gida ni na gama nawa zan tsaya ne kallo in saurari me za a faɗa Allah ya albarkace ku yau dai wa'azin nawa na gabe muku dadi ba dukkan na garan ku a baci amma ku yi hakuri ko kan ku da ku in aka zo za a aurar da wata akwai kanwan wannan in za a zo maza zan zagargaza insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum bismillah zo ka ga matar da su ilahi da abiku ilahi ga dan uwan malam barisa a wannan to Ari,
mana ko kai da ya ta ba. Ari. wanda ya dauke ta kalifin wannan al'amari muna roƙon Allah ya karba masa ya sa masa albarka a duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya shirye masa da zuriyarsa Allah madaukakin sarki ya bashi dama na yin wani aikin wanda yake gaba da wannan musamman kamar yadda Malam Bello ya faɗa cewa Allah ya bashi ikon gina jami'a a cikin wannan gari muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan gari da mutanen wannan gari da dukkan al'amura na wannan gari Malam Bello ya gama magana akan jan hankali ga yan uwa mata akan abubuwan da suka shafi aure la'alla ni a takaitaccen lokaci na abubuwan da zan faɗa wani abubuwa ne dan adam yake iya ganin shi ko da a ce ban ja aya ko hadisi ba sai ka hada da ayoyin da Malam Abdullahi ya ja da hadisan da ya ja sai ka hade su a waje daya abu na farko da zai nuna muku muhimmancin da aure yake da shi shine mu koma asalin halittar annabi Adam Allah madauki sarki ya halicci Annabi Adam daga baya ya halicci Hawwa. Malamai suka ce to me hikima? Hikima shine mace ba ta iya kulawa da kanta sai idan an samu mai kulawa da ita. Shi yasa ba fara halittar mace ba aka fara halittar namiji. Dan idan ta zo ya zanto cewa ta samu wanda zai kula da ita. Shi yasa za ku ga iyaye mata tun daga yarintarsu zuwa ƙarshen rayuwarsu za ku ga cewa maza ne suke daukar nauyin shi in an haife ta iyayenta a wani lokacin har da yayyenta a wani lokacin da ya karshe za ga danta shine yake hidima da ita ya gina mata gida ya ringa bata abinci ya ringa kula da lafiyarta da dukkan wani al'amura har rayuwa ta yi karshe wannan yana nuna muhimmancin da namiji yake da shi akan mace kuma shi sa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd sai ce ma anfaqu min amwalihim asali Allah ya fifita namiji akan mace sannan dalilin da ya zama shine tsayayye akan ta saboda abin da zai ringa ciyarwa na dukiyarsa akan ta daga bashi aka halicci Hawwa saboda me saboda in dai kana son namiji ya samu cikakkiyar nutsuwa ka same shi a cikin yanayi mai kyau to shine bayan ya zama gwarzo ya girma shine ka samu mace ka hada shi da ita wannan yasa Allah ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai ce inna fi dhalika la ayatin likum yatafakkarun to in kun kalli wannan su matan da suke ziga mata akan cewa wai aure tauye musu haƙi yake na farko ko dai akwai jahilci ko kuma akwai san zuciya la'alla mu san waɗannan abubuwan da ire-iren su da malam yayi bayani ba la'alla kuma sun sani amma san duniya ya rufe musu yi wannan yasa suke ganin bari su yi watsi da abinda Allah madaukakin sarki ya gina dan adam akai ya zanto cewa kuma sun tafi zuwa wani abu daban abu na biyu duk cikin halittun Allah ba waɗanda suka fi kima da daraja irin annabawa da kuma musalai wanda shugabansu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma Allah yace da mu walaqad arsalna rusulan min qablik sayati waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya annabawa da yawan su mafiya galibin su suna da mata suna da kuma me zuriya to kaga wannan yana nuna ma cewa ashe aure abu ne da yake da kima da daraja kuma dukkanin kuki da kuke gani alhaji wani da malam wani da daktar wani da professor wani anan dukkan suna alfahari ne an samu da su ta hanyar aure domin da ba ta hanya kwari aka samar da su ba wani abun a wa'azi ma mutum bai sai ya faɗa ba yana faɗa za ci aure da shi ai dan kaza ne amma dukan su suna alfahari annabawa ta hanya aure suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa ta hanya aure ya zo shi yasa ma yake da mahaifi Abdullahi yake da mahaifiya Aminat to amma me yasa ake kokarin dole a raba mata da aure shine dan a haifar da barna da fasadi a cikin al'umma shi yasa za ka dauki wani ne duk lokacin da aka samar da aure da sauki to sai ga zina bata kasuwa amma aka maida hanyoyin yin aure masu wahala to sai mutane su ringa zuwa wadansu abubuwa da ba sai ganin abubuwa na rashin jin dadi a cikin al'umma duk malam yayi wannan bayani wanda ku sheda ne ada za a yi aurar da ƴan mata dubu a cikin dubun nan ba a samu guda ɗaya da namiji ya tada mata haka ba a fili ko a goye amma yanzu fa babu tabbas sai ɗan kaɗan da Allah madaukin sarki ya sani to iya daga cikin abin da zai sa abu na biyu aure ya zauna lafiya na karanta wani rubutu na wani Bature ne amma dai ya faɗo ɗan sabuwa da suke sa relationship ya zama successful ai nasara sai kirga suna kirga na farko suka ce sai an samu abin da ake kira fahimtar juna mutual understanding ki fahimci wanda zaki aura ya fahimce ki ki fahimce shi ya fahimce ki na biyu suka ce sai an samu tolerance juriya saboda duk malantarsa kila wata ran sai ya ringe miki wani abu ba daidai ba kai ma duk ilimin ki duk kaza sai kin wani abu ba daidai ba saboda ba perfection a rayuwar dan adam ba wannan mutum zaka zo ka ce 100% daidai yake a rayuwar shi shi yasa wata rana muna islamiya wani zuwa yana neman auren wata yarinya sai ya fara min lissafi da na caje sai na ga wannan matar din dai ba aljanna ba babu ita yace ta zama doguwa fara mai dogon gashi ta karanta medicine ta haddace qur'ani wannan musannan baya san gidan talakawa da wasu babun daban shi kuma da duba naga ababur yazo kuma baki ne dan gaje ne nace ta aure akwai equality akwai kafa'a kai ha abu yanayin da kake duba kai baka da shi to dole a samu juriya dole a samu hakuri malam yayi magana hakuri ba bukatar na ƙara yin magana akai sai kace dole a samu wani abu da ake kira forgiveness in kina zaune da mijinki zai miki ba daidai ba wata rana kai ma wata rana zaki masa ba daidai ba duk wanda yayi laifi yayi apology mana ya nemi a yafe masa kai kuma an nemi a yafe ka yafe kun san wata matar ko an ba ta hakuri ba sai an hada da sirkanta da iyayenta saboda taurin kai sannan za ta hakura shi yasa auren su babu sirri a ciki shi wani miji in dai ya riga ya fishi to kawai an shiga uku to amma abin da ake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin ku shine fi alkhairin ku ga iyalansa yace ni na fi ku alkhairi ga iyalina iya daga cikin alkhairi kuma ka sauƙaƙa mu'amala ga iyalanka abu na gaba akwai mutuntawa respect dole ne mace ta mutunta mijinta akan ka'idar da addini yace ta mutunta shi ne ta masa biyayya cikin abin da bai saba ma Allah ta yi kokari ta kyautata masa shi ma dole ya mutunta ta a matsayin mace a matsayin matarsa dan matarka ba dai take da sauran mata ba to dole a samu wannan a ƙarshe suka ce sai an samu wani abu arkiyar confidentiality sirri da boye abin matsalar gida malam yayi magana kina daukan case ɗinki je ga kawarki dan zaka ringa cewa in ni ne bai isa ba da ni yewa kaza 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 da kaza zai me yiwa mijinta ma sai dai wanka mata mari sannan ya fita tace a dawo lafiya amma ki tazo tana zuga ki in ba ta da aure kuma kila zuga ki take yi kina fita daga gidan kika yi rigima da mijinki ya sallame ki ita sai ta dawo tana san shi kawayenki su hadu wance kawarki ce wannan aurancin amana ne bai kamata ba to dama tana zuwa islamiya sai ta ce a bani aya ko hadisi da ya hana na aure shi ko ba aya ba hadisi da haka za ta budawa kanta wato toka a fuskarta kawai ta je ta aure shi kinga ta gama da ki to da haka in muka kula irin waɗannan abubuwan abin da zan gaya muku na waki guda daya dan Allah ku kalla duk matan da suka tozarta aure ba wai aure ne ba su samu ba a tozarta auren suka ki suka shiga shargallan su a gari dan Allah karshen rayuwar su ya kuke ganin tana koma amma matan da suka mutunta aure suka mutunta mazajen su ya kuke ganin karshen rayuwar su wallahi na tabbatar anan gurin mutane da yawa za su fada iyayen su mata suna gaya musu cewa su yanzu da suna jin dadin da a baya ma ba su taba ji ba haka za su fada an sa su a gidan da ba irin sa suke ba an aje musu motar da za ta ringa kai su tana dawo da su ana ba su abinci dan yana kokarin ya rinka kirkiro abubuwan da zai ringa yi dan ya samu ni'ima da falala da lada a gurin Allah. Haka iyaye mata suke komawa tana sa sitara da dabata saboda me? Saboda ta yi hakuri a gidan aure, ta yi biyayya aure, ta zauna lafiya a gidan aure. Wannan yasa a ƙarshen rayuwarta Allah ya mata tagomashi da kyakkyawar rayuwa, yasa wa ƴaƴanta albarka. Domin na tabbatar ba za ki so a ce danki, ba za ki ki cewa danki ya zama irin waɗannan malaman ba, da irin mutanen da suke a baya, ba za ki ki cewa iyayen wato ƴaƴanki su zama haka ba. Dan na tabbatar zaki jaddada ni akan cewa yanzu a ce Malam Abdullah, Malam Yahaya, Malam Lawan, Malam Bashir, Malam Abubakar Mustafa suna da hali a cikin rayuwarsu, ba za su taɓa yadda su bar iyayensu da bukata ba. To me da wannan zaman aure da suka haife su, da a ce ba zaman aure aka ba a haife su ba, to da ba a samu irin wannan rayuwar ba. Saboda ka'idar Allah ce hal jazaa'ul ihsan illa bil ihsan. In ka kyautata to ba abinda Allah zai hada ka da shi sai kyautata. Wai suka ce wai al-fawatihu unwanul khawatim. Abinda mutum ya fara rayuwa da shi yake nuna abinda karshen sa zai zama. Idan ka muji tsoron Allah, wannan shawarwari da Malam Abdullahi ya bamu wallahi suna cikin ayoyi, suna cikin hadisi, kuma Allah ya faɗi wannan ne dan rayuwar mu ta auratayya ta zama lafiyayya. Kai ya ishe ki kima a cikin aure shine in kika haifi da ya zama na kware, duk abin da yake na ibada in an bashi lada za a baki. In kin yi wafati yana daga cikin abin da zai ringa miki addu'a, Allah yana ƙara daraja ki da kimanki a gidan aljanna. To abu na ƙarshe abinda Malam Abdullahi yake gaya mana, ni na ga wani waƙi'i da yawa kazin kuje muna tafiya, sai yake gaya mana cewa a cikin wata hukuma a wata jaha a cikin Najeriya an kama matan aure a ɗakin hotel, waɗansu suna neman su, suna ta roƙo cewa dan Allah a rufa musu asiri kan mazajen su ji. Ni ra'ayina da na faɗa nace ni zan rufa musu asiri amma zan gaya mazajen su. In dai ni ne na rufa haka, to sai kyale mijin kuma ya ci gaba da zama da ita haka. Ai cin amana ne wannan. Malam Abdullahi ya mana magana akan amana, sai mun kula da ita. Wani abu da na taba gani shine Malam Abdullahi ya magana akan kariya mata. Wallahi tallahi ni na ga wani ya kare matarsa a hutu, ni na gani da idona, naje ina yin case, ni client ina ne bai da gaskiya, yayi maltreating matarsa. Na shiga ciki ne sulhu, na gaya mai ga abin da zai ci gaba da yi, ga abin da za ci gaba da yi. Iyayenta suka ce ba su yadda ba, sai an je an yi wannan sulhun a gaban alkali an rubuta. Muna zuwa gaban alkali, sai ga wata mata ta zo da sanda da takardar asibiti. Wai mijinta ne suka samu sabani, ya mata duka ya karya ta, kafin ta gama warkewa kuma ya rubuta takardar ya ce ya sai ta, shi ne ta zo kotuna neman hakkinta. Dukan tsaya mata. Ku gane abu ne ba wai ana ba ku labari bane wai dan ayi muku wayo ko wani abu, a'a abu ne da yake faruwa. Yadda naga wannan matar, Allah ya sa naga manzo Allah sai salama haka, saboda na san na ganta. Magana tsafta. Wannan ma shi ma waƙi'i ne a kotu na gani, an zo ana rigima a kotu. Wannan yana matar ta fadi laifin da mijin yake mata. Da mijin ya taso bana mantawa, abin zai shiga shekara 5. Abin da bazan manta ba shine yana daga cikin complaint din mijin. Shine matar a bango take tofar da kaki. Kaga wannan halin maza ne fa kazamai, amma mace ta ara. Sannan ya rantsewa alƙali ya ce gashin kan take ga alƙalin ta bude. Ya kai wata 6 bata kwance shi ba, ta sake kiso.
Subhanallahi.
Wai yana ba kansa dalilai ne da yasa baya kusantar ta ba. Yace saboda yana zuwa kusa da ita, ba abin da zai sai dai juwariya cika mai abin nan. Alƙali yace amma ke dai baki da mutunci, kuma wannan bai dace da ke ba. To duk abin da ake fada, wallahi ana fada ne dan a gyara, ana fada ne dan a gyara. Dan haka mu rike waɗannan shawarwari da nasoshin da ya bamu, mu yi aiki da su a cikin gidajenmu. Wallahi bari na gaya muku, yanzu aure yana wahala. wanda suke da shi yanayin kasa yasa ba sa bukatar kari shi sai daga mutum matarsa biyu yake kara matarsa daya yake kara matarsa uku yake kara saboda yana tunanin yanayin gari muna gane ha kuma sannan kamar yadda malam Abdullahi faɗa kun ga miji na gari ba wai miji ba na gari to shi ma wannan yana da wahala to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure Allah mu dauke sarki ya bada zaman lafiya amarya ki ji tsoron Allah ki kyautata mijinki ku zauna lafiya ango ka ji tsoron Allah ka kyautata matarka ku zauna lafiya Allah mu dauke sarki ya biya bukatun mai sa aljanna muku mun wadanda ba su da aure a cikin ku muna roƙon Allah ya ba su mazaje na gari wanda kuma suke da shi Allah ya rika musu ya sanya albarka ya bada zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wadannan mazajen wanda suke da ba su da aure Allah ya ba su masu mata daya daya nan Allah ya aurar da su masu mata biyu suna bukatar gari Allah ya ba su masu uku in suna da bukatar gari Allah ya ba su in kuma sun aje wannan kofar ta razanarwa ce ita ma alhamdulillah masu mata hudu kuma Allah ya rika musu dan wannan sun zama gwarzaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Dazu mana ya ambaci sunansa Sheikh Yahya mai mota Allah ya kara rayuwa albarka mana yace akwai mota
Dr. Abdalla gadan kai Allah ya kara masa lafiya ta na gaskiya a gayawa iyayen mu mata tun daga fagen zamantakewa ta auratayya da kuma bangaren tarbiyyar da ta shafe su a karan kansu ba wata gaskiya da za a faɗa sama da wannan lokacin da yake maganar ku kanku kun shaida cewa maganar tana fitowa daga zuciyarsa saboda damuwar da yake da ita akan matsalolin da iyayenmu mata suke ciki domin kamar yadda barista yayi magana cewa dukkanin mutumin da aure ya haife shi to yana kishin aure duk mutumin da ya san darajar wanda ta haife shi to yana ganin mace ƴar uwarta yana mata kallon uwa ne koda kuwa shi bata haife shi ba to kun ga dole waɗannan malamai su tsaya tsayin daka su nusar da iyaye mata musamman saboda kalubalen da yake gaban su a matsayin su na iyaye duk bayanan nan da aka yi akan zamantakewar aure zaka iya dunkule shi ka ture shi akan abu guda matakar na zamantakewa ne tsakanin miji da mata zaka iya dunkule shi ka ce fahimtar juna in dai miji ya fahimci matarsa mace ta fahimci mijinta to irin waɗannan matsaloli da ake ambata a cikin gidajen aure ba za a same su ba shi yasa ai zaka ga musulunci wannan abin ya fara bawa muhimmanci tun daga lokacin da aka fara auratayya ko kuma lokacin da aka yi aure shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga wanda yana da aure sai ya ƙara aure aka ce idan budurwa ya aura sai ya zauna a gidansa tsahon kwana 7 kafin ya fara rabon kwana da uwar gidanta idan ba zaura ce tsahon kwana 3 Annabi sallallahu alaihi wasallama lafazin da yake amfani da shi a cikin hadisin cewa yayi aqama inda hasaba yayi amfani da kalmar al-qiyam wanda takan zo da ma'anar luzum luzumtar abu shine malamai suka ce abinda ake nufi shine aqama inda hasaba an yalzumci matarsa tsahon kwana bakwai. Shi yasa ma ai zamu ga Alkur'ani yayi amfani da wannan ma'anar, yayi amfani da kalmar ya, amma yana nufin lazumtar abu. Wa min ahlil kitabi man in ta'amanuhu bikin tsari yu'addihi ilayhi wa minhum man in ta'amanuhu bi dinarin sai ce la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Daga cikin ahlul kitabi akwai wanda idan ka amince musu ka ba su dukiya ma dukiya mai yawa za su dawo ma da ita ba gara ba zago saboda amana. A cikin kuma ahlul kitabi akwai wanda idan dinari daya ka bashi ba zai dawo ma da shi ba sai ka tsaya a kansa ka lizince shi kai babban bata bamba sannan kudin ka zai dawo. Kun ga wannan shi yake gwada mana ashe kalmar al-qiyam tana iya zuwa da ma'anar al-luzum lizumtar abu. Shi yasa ai ashhab ɗaya daga cikin manyan almajiran Imam Malik ya kalli wannan hadisin yace idan ango ya tare a gidan amarya hatta ga sallar jami'i an dauke masa ya zauna sai salla da amarya. Yace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san da sallar jami'i amma yace a kama inda hasaba. Kun ga wannan ijtihadi ne daga gare shi da yake nuna cewa ana so miji ya lazumci matarsa a farkon auratayya. To amma muna da wata al'ada, ni dai na santa a Kano ban san al'adar anan ba. Idan aka ce an kai amarya to fa dangi ta ko ina da abokai sun tiri an ringa cika gidan kina. Gidan amarya ya zama matattara, ba za a bar miji da mata su samu lokacin da za su zauna har su samu fahimtar juna ba. Ni dai na san a can a Kano akwai wannan mummunan al'ada. Yau aka kai amarya da daddare, da safe sai ka ji ana kwankwasa kofa, wai har kawarta da wata yarta da kawar babata sun zo. Saboda maita wai an zo cin kazar amarci, wai kazar ma kwalli ɗaya kwalli ne sai an biyo ta, duk wanda aka ci abinci. To kun ga wannan al'ada ce da take sa mutane su ringa rabuwa da gidajensu. To amma shi musulunci so yake yi a zauna a samu fahimtar juna. Ita kuma fahimtar junan nan ke za ki tsaya ki fahimci mijinki da kanki kamar yadda shi zai tsaya ya fahimce ki da kansa. To amma sau da yawa sai ka ga mata suna tunanin ta hanyar kawaye, wai kawayensu su za su gaya musu ya za su yi da mijinsu. Kamar yadda Dr. Abdullahi yayi wannan magana, barista Isaac shi ma yayi wannan magana. Saboda daurin da kawaye suke takawa gurin lalata auratayya. Masu hikima suna ba da wani dan takaitaccen labari wanda a cikinsa zaka fahimci cewa idan mace ta daka tarawar wata to za ta rasa turmin daka ta tarawar. Wata mace ce suke tare da mijinta, mijin nan yana gatanta matan nan yana shagwaba ta yadda take so. Duk wanda ya ga zamantakewa za ta burge shi. Mijin nan Allah ya bashi wadata, yana da makeken gida, amma fa matan nan ita kadai ce. Kun san aka fahimci juna sai ka ga na menene ma zaka tsara wata ga wanda ka fahimci juna.
Hai jama'a, hai jama'a.
Dan haka sun fahimci juna, duk abin da take so haka yake mata. Suka ce saboda wai jin dadi idan ta sa kalar tufafi kawai sai ta shiga mota irin wannan kalar da ta sa sai kawaye ake ta surutu ai ta asirce shi ai ta magance shi ai wani malami ne da ita ai an binne jaki ai an kaza wata rana sai wata kawarta da suka yi makaranta aminiyarta ta makaranta sai ta zo sai ta ce wance kin ga dai yadda kuke zaune da mijinki lami kalau ni kuma kin san matsalar da nake ciki da nawa mijin domin ba na koyi miki komai dan haka idan wani malami ne da ke wancewa zaki nuna wa sama da ni ba ki da kawa fa sama da ni ki hada ni da shi domin ni ma yayin aiki akan baban wani sai ta ce gaskiyar magana babu wani malami da na taba zuwa gurin sa akan mijina tace in kin ga nayi salla na daga hannu ina addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya iyakacin take nan sai kuma Umar addu'a akan harkokin sa tace to amma akwai abin da ya faru yasa yake min haka wannan ku abin da ya faru mijina asali sana'arsa sai da gwal yana sai da gwal kullun zai je ciniki kasuwa na yi da shi idan ya je cinikin gwal ya debo kayan gwal din sa ya dawo gida na zuba mar abinci yana ci sai in zo kan kayan sai in duba gwal din da yafi kowanne kankanta sai in dauka sai in daga kwalla sai in sa ci tace haka na ringa yi har wani lokaci wata rana da daddare mijina ya dawo tace a lokacin abubuwa ta ga sun canja to sai take zata yanayin kasuwa ce samun sa ne ba kamar da ba to amma bai ce da ita yana matsala cikin matsala ba to amma suna bacci da daddare kawai sai ta ga sai ta ji mijinta ya farka ya kasa bacci ta farka tace lafiya yace ba komai sai ya kwanta kamar zai ci gaba da bacci dan haka sai ta kwanta bacci ya ƙara kwashi ta zuwa anjima sai ta ji shasheka kuka ta farka da zata yi ta ga mijinta ne a zaune sharbe sharbe da hawaye yake kuka sai ta ce lafiya me yake damun ka ne kake boye mu sai yace gobe in Allah ya yarda zamu bar gidan nan tace saboda ne yace ban gaya miki bane mun shiga yanayi na kasuwa bashi yayi mun yawa har masu bashin nan sun kasa hakuri sun kai ni kara kofi karshe alkali zai yi gwanjan gidan nan domin ba ni da abin da zan biya sai wannan amma baka gaya mun ba yace ki hakuri ban san yanzu kukan nan da nake gobe idan mun fita daga nan ban san ina za mu sai ta ce to ka kwantar da hankalinka sai ce ta yaron kwantar da hankalina ce kai dai ka kwantar da hankalinka taso shikenan sai ya taso sai ya nuna ta nuna masa kwalla ta ce kaga wannan kwalla dauko ta ya daga ya ji ba zai iya daukowa ba ta kama suka yi kama aka sako da kwalla ta ce bude yana budiya sai ga cike take da gutsatsarin ba sai ta ce to ka zauna ka irga ka ga wannan gwal din ya kai kimar da zaka biya bashi ya kalle ta ce ina kika samu wannan ta ce ba wannan shine abin tambaya ba yanzu dai a ji za su biya mana bashi sai ya zauna ya irga sai ya ga ai zai biya bashi har ma zai iya dora wani sabon jari sai ta ce to ka je ka biya bashi kuma ka shiga koma kasuwa washe gari ya samu ko ya je ya biya bashi sannan ya kunduma kasuwa sai Allah ya sa albarka shi kuma wannan halaccin da taima sai ya ce shi kuma ba zai mata abin da ba ta so ba duk abin da take so shi zai mata mun san halacci ai yana da amfani. nan yanzu malam barista ya gama cewa a rike amana duk da shi fa ya tozarta amana sai da aka yarjeje ni ya da shi amma yanzu ai wannan kawar tana ji sai ta ce ah to ni ma shike nan da mallake baban abba na gama in dai wannan sai ta ce ita ma yadda wannan kawarta tayi haka za ta yi da nata mijin alhalin ba mijin kawarta ba irin mijin ta bane ita mijinta jarida yake siyarwa da haka ita ma sai ta bi wannan tsarin duk sanda miji ya dawo da kayan jarida sai ta lallaba ta sa zare guda ɗaya ta ninke ta sa a kwalla
jarida
to kusa ita jarida ranar da aka yi ta ranar da ya tsadarta ranar na wucewa sai dai aka mai kosai to amma yato tattara ta ringa zare jarida tana tara to wata ran shi ma sai ya shiga jarrabawa irin wannan bashi an kai shi kotu za a sai da gidansa shi ma sai ya zo hankalinsa a tashi sai ta ce ha baba ba an bakwantar da hankalinka ranar da nake jira ke yace ya zaki ce kwantar da hankali na tace ni nace kwantar taso ya dai taso ya bita ai yana zuwa sai ta suna zuwa sai ta ce kaga kwallon nan dauko ta ya taba ya ji da nan ta kama masa ka dauko aka aje tace bude yace a bude kai tace ni nace ka bude yasa hannu ya bude sai gatalin jarida yace wannan fa sai tace ka irga za ta ishe ka ka biya bashin da yake kanka sai yace mata jarida tsohuwar jarida sai tace ka irga nace sai yace ma ba ma zance in irga ba a ina kika samu kika tara wannan jarida sai ta ce ai ta aka ce nake zare ɗaya saboda wannan ranar yanzu ba sai ka siyar ka biya ba yace ashe ke kika karya ne wannan ya janyo ya kore ta to ku duba abu ɗaya suka yi amma saboda mijin wannan ba irin mijin wannan bane sai abin yi wa wannan amfani da yi wa wannan amfani ba dan haka kowace mace ta fahimci mijinta da kanta domin maza suna da bambancin ɗabi'a abinda dakta yake so ƙarshen ta ba shi nake so ba abinda wannan yaron yake so ba rista ƙarshen ta ba shi nake so ba wawa haka ba wanda irin yanayin abinda yake so dan haka akwai wata rana shi abinda zan rufe da shi kenan muka je naraka babba hajiya guda daya mai kujera hudu daraka ta za ta siyayya za ta sai man shafa sai na ga wani mai kyau sai na ce kai wannan kwalin sai yake kyau sai na dauko shi sai na ce yake ki sai wannan ma sai ta dauka ya ta karanta sai ta ce ah wannan yana yin lightening yana yin bleaching ji ta san ni ba na so wani mutum yana ta duba mayamai kawai yana jin maganar nan sai ya ce salamu alaikum da Allah ina mai wannan lightening din shi kuma ashe shi ya zo ne ma zai sai wata samata kaga abinda ni ba na so ga wani shi kuma shi yake so to haka maza suke gurin bambanci dan haka ki fahimci mijinki da kanki ba kawai ki ce za ta fahimtar miki shi ba shine sai ki zauna da shi lafiya Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure ya bada zaman lafiya sannan sauran tarurruka da za a ci gaba nan gaba Allah ya sa musu albarka Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya wannan gari Allah ya masa albarka malaman cikin sa Allah ya karfafa gwiwarsu sannan waɗanda suke ƴan gari Allah ya yalwata arzikin su Allah ya budawa masu daya su ƙara biyu masu biyu su ƙara uku masu uku mu cike musu hudu wato abin da zai ba ku sha'awa ni da guda daya ta amma dan uwan nan nawa ni nake shigewa gaba gurin ƙaro masa kun ga ai
la yumina ahadukum hatta assalamu alaikum wa rahmatullah.
Da farko ina taya amarya da ango murna ne musu addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa ma'aurata idan sun yi aure. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Duk abin da ya kamata a faɗa malamai sun faɗa, kada in zo garin maimaitawa in warware wani abin da aka riga aka cika. Kuma Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, kar ku zamo kamar waɗanda suka yi tufka kuma a ƙarshe suke warware shi. Abu na ƙarshe wanda zan dada ƙarfafa shine maganar Malam Yahaya, wanda shi Malam Yahaya har yanzu a mataki na farko na sunna yake. A matakin farko na sunna shine ka tsaya da mace ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon zamansa da Nana Khadija bai yi mata kishiya ba, wanda malamai sukan ambaci wannan a matsayin daraja da falala ta Nana Khadija. Tabbas bayo aka fara 2-in-1 ba, ko 4-in-1 ko 3-in-1 ba, kamfanin waya ne kadai suka kirkiri ɗaya tamkar da hudu ba,
koyi suka yi.
Da haka a sunna ma akwai mace ɗaya mai tamkar da hudu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shakka babu Khadija ɗaya ce mai tamkar da hudu. Za mu ga lokacin da Khadija ta tafi, wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri mata da yawa har ma da sadaka. Sai malamai suka ce wannan ya nuna duk ayyukan da matan nan suke yi a da Khadija ce take yi. Shi yasa a wannan lokacin duk hankalinsa bai tafi zuwa ga ƙari ba. Kuma ko shakka babu gaskiya ne, da yawa lalacin wata daga cikin mata da rashin sauke nauyin da ya kamata ta sauke na duk abin da aka gaya mana dinnan, shi yake jawo namiji ya buƙaci ta biyu. Amma wani lokacin ba haka ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya san me ya halitta a cikin maza, shi yasa ya halitta musu ƙara aure. Kuma ya san me ya halitta a cikin mata, shi yasa ya halitta a haɗa su da ƴan uwansu. Ina yaro wata rana wani yayana ya yi aure, auren kwata-kwata bai fi wata uku ba. Kuma sai aka zo a majalisa ana magana aure, sai na ga yana sa baki. Sai nake masa habawa ne, yanzu daga yin aurenka wata uku? Sai ce kai yaro ne ba za ka gane ba. Sai ya buga min wani misali na hankali. Sai ya ce min yanzu idan aka kawo nama ana ci, idan ka ɗauki ɗaya ka sa a bakinka, daɗinsa kake ji ko ba daɗi ba? Na ce daɗi. Ya ce amma baka Allah Allah ka ƙara wani? Ya ce ai daɗin na farkon ne ma ya sa kake ƙoƙarin ka ƙaro na biyu. To da yawa iyayenmu mata, yana daga cikin abin da yake damunsu, da an ce za a ƙara aure sai su rinka ganin kamar yanzu an daina son su ne, yanzu gazawa ce, yanzu ba haka ba ne ba. Ku fahimci wannan da kyau. Fatanmu dai Allah Maɗaukakin Sarki ya mana albarka baki ɗaya. Babban abin da yake zamowa jigo a rayuwar aure ya taimaka mata bayan fahimtar juna da Malam Yahaya ya faɗa, ɗaukar aure a matsayin ibada. In dai mace ta ɗauki aure a matsayin ibada, namiji ya ɗauki aure a matsayin ibada, to mun san daman ibada tana da wahala, aiki ne na samun lada. Bayan Allah ya gama shar'anta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shar'anta masa, sai ta bashi hakuri. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Malamai suka ce saboda an san an ɗora masa nauyi. To da haka ita zuciya ba ta son a ce mata yi bari, amma shi kuma Allah bai yi alƙawarin zai bar mu ba tare da ya ce mana mu yi ko mu bari ba. To shi yasa yake rarrashinmu. Duk abin da za ki yi wa mijinki don ki burge shi, to farko ki fara hango ladan Allah, sannan kuma kyautatawa miji. Duk abin da zaka yi wa matarka dan ka kyautata mata to farko ka fara hango nauyin da Allah ya dora maka da amanar da kake kokarin saukewa, sannan abu na biyu kuma shine kokarin kyautatawa. To sannan aure sirri ne, aure hakuri ne, aure uwa uba ibada ce. Allah madaukakin sarki ya bamu ikon sauke nauyin da ya dora mana. Allah ya bamu hakurin zama da abokan zaman mu, kuma ya ba su hakurin zama da mu. Wannan uba da ya aurar da wannan ya Alhaji Mustafa, Allah madaukakin sarki ya bashi lada na tarbiyya, ya bashi kuma lada na wannan amana da ya sauke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi albanat manubtuliya bi shay'in minhun fa ahsana ilayhin kunna lahu sitran minan nar. Su ƴaƴa mata suna da wata daraja ta musamman, duk wanda Allah ya azurta shi da su ya kula da tarbiyyar su da dawainiyar su har suka rabu, ko dai ya mutu ya bar su akan tarbiyya, ko su suka mutu suka bar shi, ko kuma ya aurar da su, to insha Allah za su zame masa shamaki daga shiga wuta. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya bashi wannan lada. Mahaifiyar waɗannan yara wadda Allah madaukakin sarki bai ara mata ranar da za ta ga wannan abin da idanta ba, muna fatan Allah da rahmarsa da jin kansa ya isar mata da wannan sako na farin ciki a mazauninta. Allah madaukakin sarki ya sanya wannan tarbiyya ita ma da ta yi, ya sanya sanadi na samun rahamarta da kuma samun ɗaukakar matsayinta a aljanna. Wannan gagarumar hidima kuma da yake shirin yi ta buɗe makaranta don kulawa da ƴaƴan marayu, Allah madaukakin sarki ya dafa masa. Allah ya yaukaka arzikinsa, Allah kada ya sa ya gajiya. Wannan yana daga cikin amfanin tarbiyya ta da ya zama nagari. Na san tabbar mahaifan Alhaji Mustafa za su yi farin ciki da wannan alkhairi da yake yi, kuma ko shakka babu, ko sun sani ko ba su sani ba, ma'ana ko bayan rayuwarsu Allah madaukakin sarki zai kai musu wannan lada. Wannan shine amfanin kai tarbiyyar da nagari, kuma shi ma hanyar da ya kamata tarbiyyantar da ƴaƴansa, muna fatan su ma su dora. Allah madaukakin sarki ya sanya dukkan wannan hidima da ake yi a dauka a gidan aljannatul firdaus. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Duk masu aure a cikin mu Allah ka zaunar da mu lafiya, masu neman aure maza da mata Allah ka hada su da abokan aure nagari, kowa da irin jarrabawarsa a rayuwa Allah ka ba mu ikon cin jarrabawoyin mu. Wani an jarabce shi da mace, wata an jarabce ta da miji, wani an jarabce shi da ɗa, wata an jarabce ta da abokiyar zama, wata an jarabce ta da dangin miji, wata kishiya, wata uwar miji, wata faccala ma, ko kowa da irin jarabawarsa. Ubangiji madaukakin sarki ya yi alkawari ba zai bar mu mu zauna haka ba. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا. الله مدعوك من سركي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعو أن سكر الدين هذه أدوكي
يا رب أبا
إيه كي أكون ألقورين يتكان السلام عليها يا shi ba da suka alƙawarin da kai shi da shi ce wannan ya da mun yi alƙawarin mun shirye mun yi alƙawarin kira a dai magana tsarin aure a wa'azin nan duka shi kuma ni dai nayi wa'azin na gama ko na cika alƙawarin yan amana ne su ko kuma bari sai dai yanko malaha ya mana wani dukan da har yanzu zai ni dai ban da dan mai gwal din nan ni ma ta dauka kai na wallahi ina so kukan mata irin wannan kuke so ai eh ga wani da tilo da mai je mu kusa da ni yana tarawa shi ma ya ji dadin wannan dai Allah ya wani afwa Allah ya sa albarka kuma mallon shi kuma shi ma sai ce ai dole ku ce na ma yace ba ya dai ji dadi ba yana neman ya ƙara nabi ba to lai fi yayi ba dai fi ba Allah ka ba mu namomi da yawa ba ba dai ba. To zan mu dakata anan insha Allah ta'ala saboda koyewar lokaci, lokacin sallah yayi ko kun da ke kuna zaune da mun dai mun zo ne saboda zumunci da kuma ainihin wato nasiha wa juna. Muna addu'a wa shi mahaifin Alhaji Mustafa Abubakar Imam ne wanda shine chief imam a wannan gari, Allah ya masa nasuwa, kuma yau gashi dansa yana ta ayyukan alkhairi. Bai dai zama liman din ba, ya zama babban attajiri kuma gashi yana aiki ma sama da dani mama Allah ya masa albarka Allah ya saka alkhairi ni dai anan zan dakata zan ba mallan matsayin sa na jagora ya jawabin sa kafin mallan ya jawabi sai za a yi bayanin program sai za a yi insha Allah da su raka bin mu bar garin nan bi idan Allah ta'ala mallan Abdullahi bismillah
irfa sota da tsoci da suka rage kafin nan ina ba ku hakuri waɗanda suka turo tambayoyi lokaci ya da kuma ga hadiri da haka mallan yace a ba ku hakuri za a raba tambayoyin wa malaman gari sai su amsa a wasu wurare insha Allah anjima bayan sallar la'asar akwai muhabara da mallan zai gabatarwa ɗan agaji na hisba da kuma ɗan agaji na jibus insha Allah a can masallacin alkitabu sunna maza da mata gaba ɗaya ɗan agaji kawai banda wanda ba ɗan agaji ba a masallacin alkitabu sunna a nasarawa kowa zai sallar la'asar a wuri sai kuma bayan sallar magari ba akwai lecture da mallan zai gabatar a gajimare tafsir center inda ake gabatar da tafsiri a can akwai lecture na maza bayan sallar magariba sai mu isar zuwa ga mazajen ku insha Allah sannan kuma bayan sallar isha akwai lecture da za a gabatar na maza a masallacin sarki a kofar mai martaba gobe idan Allah ya kai mu akwai taro na bude makaranta wanda gashi muna gani a gefen gidan makaranta ne hade da masallaci gobe da safe karfe 10 za a hadu wajen gabatar da muhabbarori na bude wannan cibiya insha Allah Allah ya saka da alkhairi zamu na e bude wa maza da mata insha Allah din an zo za ga yadda kan agaji za su tsara wuraren zaman maza da kuma bangaren mata zamu mika wa baban mu jagoran mu mallam Abubakar banka insha Allah yayi kalmomin godiya zuwa ga waɗannan maluma namu da kuma da kuka halartu da kuma wanda ya zanto silan samu wannan alkhairi na shigo wa waɗannan malamai Allah madaukakin sarki ya kai mizani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا نبي كريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبايا قول يا أن الله تبارك وتعالى لكم صلاتي كمنزو صلى الله عليه وسلم منا كار عيني يبود قول يا شيء الله ما هالشيء tare da sanya addu'a cikin godiyar tamu Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya Allah ya tare mana mutuncin mu addinin mu da lafiyar mu da zaman lafiyar mu gaba daya Allah ya tsare wannan gida wannan gari wannan jaha da kuma kasar gaba daya bayan wannan malaman nan kun ga kun gansu a yau ni zan ce kun fi ni sanin su a ido amma kuma na riga ku sanin su a yanayi na sauti da kuma rayuwa gaba dai ina roƙon yadda kuka gansu a nan kuke kuma ganin su a wasu wuraren a lokuta na baya da ma na nan gaba da zamu fuskanta a cikin rai tabaraka wa ta'ala hada mu da su gidan aljanna firdausi gobe kiyama waɗannan malamai gaskiya malamai ne da suka kasance mu a wurin mu yan amana ne yadda suka yi amanar Allah suke karantar da addinin Allah haka muka dauke su suka rike mu yan amana a garin nan saboda haka ku dauke su amantattun malaman mu ne yan amana gare ku mu ma haka muke a gare su tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwa ya sanya bisa kikkiawar mizani ya sanya aini aljanna firdaus ita ce makoma dan haka kafin kira sakataren majalisar malamai ta biyu na kitabu wa sunna addahiru ayyuba dala yayi addu'a to ina kawo kalma ta karshe shi dan adam mutikar bai sanya hannun damansa karkashin mummukensa na dama ba
ma'ana rai bai hannunsa ba to fa kullun ana cikin musabaka dan haka ne kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ko kuma wajannatin rabbika ko kuma tabaaraka alladhi bi yadihi mulku wa kulli shay'in qadeer alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yan uwa masu albarka uwayen al'umma masu da'a da biyayya masu albarka muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya ƙara albarka cikin rayuwar mu gaba daya ya albarkaci ƴaƴan ku maza da mata ya sanya albarka tsakanin ku da mazajen ku ya sanya albarka kuma gaba daya mu tsakanin mu da iyalan mu da ƴaƴan namu mutumin da ya musabbabin wannan taro gaskiya ba za mu iya fadan alherin sa ba din a wurin mu ya wuce gaban fada yabo da zamu yaba kar mu wuce gona da iri wajen yabon saboda me akwai waccan aya cikin suratul menene suratul insan inna menene la nuridu minkum jazaa'an wala shukura innama nu'imukum liwajhillah innama nu'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kamata yi mu rinka godiyar Allah shi kuma mu sa shi a addu'a ba mu rinka godiyar sai rinka godiyar wa godiyar kankan amma kan mu godiyar kan mu jikki da lafiya kai jikki da jini kai jinna lafiya kai jikki hamti haptini kai jikki buzalati kai jikki la arziki ne malam na sanya yaran amma ka wai don kar ku ji bane don ku ji da kyau kun da ba ku ji yaran ba kenan dan haka nake cewa ya ƴan uwa masu albarka manyan malaman mu muna cewa bajumman malaman mu muna yin godiyar da ba za mu iya bayyana ta fili ba face kawai muna cewa da mu da ku gaba da inda ku dindince inna hadha kana lakum jazaa'a wa kana sa'ikum mashkura Allah ya sa aljanna firdaus ita ce makoma Allah sanya aiki bisa kikkiawar mizani mu kuma fa inna hadhihi tazkira sun yi ko ba su yi ba inna hadhihi tazkira faman sha'a ittakhadha ila
malan kaji su
Allah ba da lada to kowace ta mai da hankali mu ma Allah ba mu iko mai da hankali a gare ku kuma Allah ba mu iko hankalin kiyaye addinin mu da mutuncin mu har zuwa ƙarshen rayuwa attahiru ayyuba dala idan babu wata wani program ko wata magana daban da ta rage sai ka zo ka mana addu'a
doctor اللهم أنت ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا وشفيئنا وقل لنا في أمورنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم قل لنا اللهم اكفنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم يسر لنا امورنا ولا تؤثره علينا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم ربنا انا نسالك بان تغفر لآبائنا وعلمائنا ومشايخنا اللهم اجعل الجنة الفردوس مثواهم اللهم اجعلنا ممن يشكرون نعمتك اللهم ربنا تقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك